أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونشيني زمان بيو باين فصحى المتعوكة ينسل إن شاء الله زام تقبى دا أصل التشريف مصدري نبيو بلتكم مصادر التشريف التي سنة كمن زعل صلى الله عليه وسلم. Bayan malamai sun rarraba mana sunna, yanzu za mu zo kan hujjiyatus sunna. Shin wannan sunna tana iya kasance mana hujja ta abin da yanzu karkashin sunna ya kasance abin da wanda aka wajabta mana sai mun aikata shi, ko kuma ba za ta iya kasancewa ba? Shi ne ake kira da hujjiyatus sunna. اتفق المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير في شأن من شؤون التشريع أو شؤون الرئاسة والقضاء ونقل إلينا بسند صحيح يكون حجة على المسلمين. يتبس ما لمي كودك مسلمي سني اتفاقي دعب لدى أقسام لهم من زال الله صلى الله عليه وسلم wadace aiki ne ko kuma ya tabbatar akan wani abu wanda aka yi a gaban shi ko a baya idan shi aka bashi labari ya tabbatar da shi daga cikin wani sha'anin shi daga shu'unut tashri' ko kuma sha'anin mulki da jagorantar mutane ko kuma sha'anin zartar da hukunci kuma aka ba mu labari ta hanya isnadi wanda yake ingantacce yake cewa ya kuma hujjatan alal muslimin, wannan abun zai kasance hujja ce game da kowane musulmi. Wa masdaran tashri'iyyan, kuma zai kasance masdari ne na shari'a. Yustanbatu minhu almujtahidun alahkam ash-shar'iyya li af'al almukallafin, wanda musulmai ko kuma mujtahidai wanda suke da kafa'a a halliya ta yi ijtihadi za su ringa daukan wannan nusus din, za su ringa zagulo hukunce-hukunce na shari'a dan su bawa wanda suke al-mukallafin su yi aiki da shi. Yace fa sunnatun nabawiyya hiya al-aslu as-sani min usul al-adilla ash-shar'iyya. Sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce asali na biyu daga cikin asalin dalilai na wannan shari'ar tamu. Duk abin da za a zo za a ce maka Allah ya ce a babu hukunci ubangiji, aka ce maka sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace to wannan kurum zaka dauke shi dalili ne na shari'a. Yace wa manzilatuha tali manzilatul Qur'an, matsayin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana zawa ne bayan alqur'ani mai girma. Wa yajibu ittiba'uha kama yajibu ittiba'ul qur'an, ya zama to wajibi a gare mu mu bi ta kamar yadda mu yi wajibi wajibi a gare mu mu yi hukunci da ita ko mu yi aiki da ita kamar yadda muke aiki da alqur'ani mai girma. Wannan kenan. Yace dalilan da suke tabbatar mana lalle sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hujja ce, yace ka koma kan alqur'ani da sunnar shi. Na farko, ubangiji yake ce mana wa ma ataakum ar-rasul abul gujadi dan kan wannan wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. اهب كشيتي ga wanda suke saba wa umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko wata fitina ta same su ko kuma azaba mai radari ta riske su. Wancan ayoyin aikuwa ya fassara su haka, yake bayyana mana a tsarin mu na musulmai ban mu da zabi akan abin da ubangiji da manzon shi suka riga suka hukunta mana. Ma kana lil mu'mini wala mu'minati idza qada Allahu wa rasuluhu amara an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim, bi da cewa ga mu'mini namiji ko mace ya kasance idan Allah ya riga ya zartar da wani hukunci ya kasance yana da zabi akan wannan hukuncin, ya ce a ni ai wannan bai tahiya da tsarin rayuwata, bai tahiya da barikina, bai tahiya da abin da ƴan garin mu suke yi, bai tahiya da abokaina abin da suke aiwatarwa, wannan mutum bai da zabi akan shi. Haka yake bayyana mana yana daga cikin asalin imani. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhajjimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qalaita wa yusallimu taslima. Yake ce a na rantse da ubangijin da raina ke hannun shi ba za su taba yin imani ba har sai sun mai da hukuncin su kan kashin ka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan abin da suka samu sakari tsayin kanu su fun malaihu fi anfusi maharaja yaje kuma tabbas ba za su samu ba wata mutsuwa ba har sai sun yi aiki da abin da ka rigayi ka sallama musu na daga hukunci yace wa salli wa yusallimu taslima kuma su amuntu da abin da ka rigayi ka zartar musu na daga hukunci amuntuwa
aga nan yake nuna maka yana ɗaya daga cikin asalin imani wajibi ne mai ka al'amurka mu zuwa ga Allah mu yi imani da shi yace wa farada alal mu'mini haka manzo al-ubangiji ya riga ya farlanta mana wajibi ne mu yi wa manzon mu da'a kuma yuta ya rasula faqala ba Allah duwan da yi wa manzon shi da'a to tabbas yayi wa ubangijin shi da'a yace kaga dukkan wannan mususai tana tabbatar mana dilala qati'a dilala wadda babu kokonto akan ta wadda take qat'iyyat as-subut yace nabi manzon sallallahu alaihi wa sallama fima shara'ahu wa anna sunna masdarun tashri'un li ahkami al-mukallafin yake cewa lalle wajibi ne mu bi shi a cikin abin da ya shar'anta mana kuma lalle sunna ɗaya ne daga cikin masajir na at-tashri' bayan al-qur'ani na wanda suke take tabbatar mana da hukuncin da ubangiji ya rigayi ya hukunta wanda za mu yi tsayin daka ko mu yi tsayuwa a kan shi abu na biyu daga cikin abubuwan da suke tabbatar mana lalle sunna hujja ce a gare mu yace aikin sahabbai faqad kana sahaba ridwanullahi alaihim fi hayati rasulillahi yatamathaluna awamirahu wa nawahiya sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna kamantacceniya akan umurnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu kuma suna hanuwa akan abinda aka hane su ba sa bambantawa tsankanin abinda aka sabkar na daga alqur'ani ko abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hukunta musu ko ya umurce su da shi kuma yau da qur'anin hawa in huwa illa wahyuha sabila shi manzo baya furici dan san zuciyar shi ko dan mare mujin kan mujin diyar shi ne ko dan mare dan uwan shi ne a'a kurum wahayi ne duk abin da zai zartar maka wajibi ne ka dauke shi da hannu biyu kai imani da shi ka aikata shi abna uku tawqufu alqiyam bi fara'id allahi almujmala ala bayan rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da yawa daga cikin hukunce hukunce a cikin alqur'ani zaka gani baya yiwuwa ka san hukuncin sai ka koma kan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda hiyal mubayyina ita ce zata bayyana maka abin da yake cikin alqur'ani kamar yanda manzo Allah sallallahu ubangiji ya umurce mu a cikin alqur'ani mu tsayar da sallah to ya ga yake sallah a cikin alqur'ani da kowace sifa wata siga wanda ta zo wanda take nuna maka ga yanda zaka yi sallah aka ce maka bayar da zakka da kowace siga ko yanayi wanda aka nuna maka a cikin alqur'ani yanda zaka bada zakka ba aka ce maka kai aikin haji in ka samu ikon aikin in ka samu ikon ziyartar dakin shi babu wata siga da tazo dukkan su alqur'ani a sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka samu haka kuma yanda yake bayyana mana cewa alqur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim tabbas mun sabkar maka da ambato dan ka bayyana wa mutane abinda muka sabkar na daga bayanin mu shine alqur'ani nan nake cewa falamulam takun hadhihi sunna hadhihi sunan libayaniya hujjatun ala almuslimin wajibatul ittiba ma amkana tanfiru awamir alquran wa fara'idu wala atib wala ittiba'i ahkamihi shayi wannan hamzat ruwa qasrin wannan kan hamza wala ittiba ahkamihi yake cewa inda sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bata bayyana ba bata kasance mana hujja ba bata kasance wajiba ba bibiye ta ba yace aida abinda din yazo na cikin alqur'ani aida ba makawa ba ma iyawa mu zartar da shi wata siga za mu wata sifa za mu bi wata haina za mu kama diddan mu yi sallah ko mu bada zakka ko ko mu yi abinda yazo dunkule a cikin alqur'ani yace kaga wannan dalilan guda biyu na ga abinda yawa kana da abinda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke bibiya yana tabbatar maka anna ma sahha min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam at-tashri'iyya yakunu hujja wajibatu al-ittiba' duk abinda ya huto daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko aikin shi ko takririn shi to yana kasance mana tashri' abinda aka shar'anta mana kuma hujja ce a gare mu kuma wajibi ne mu koyi da shi اذا كان وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره رسولا dan ya kasance ya zama to wajibi mu bi manzon mu sallallahu alaihi wasallama kasancewa shi manzo ne fa innahu yajibu ittiba'uhu fi jami'il ahkam dan ya zama to wajibi mu bi shi sau da kwamar mu mai biyayya a kan dukkan abin da ya riga ya hukunta mana in dai sahat anhu ya inganta abin da ya zo daga bakin shi. Ya ce sawa wani akanat mabniya hikmatun hikmatun fil qur'an aw munashatun hukman sakata anhu al qur'an li anna kulluha musarrul ma'sum alladhi manahahu allah sunnat at tabyin wa at tashri'. Yake cewa sawa'un ya kasance wannan sunna tana bayyana mana abin da yake cikin al qur'an ko kuma a'a ita ma zaman kanta take yi. Manzo al qur'ani ya yi shiru akan ta aka baro manzo allah sallallahu alaihi wa sallama majal ne bayani akan ta. Yake cewa wajibin mu ne dukkan su mu dauke su saboda dukkansu daga gun Ubangiji suke, ko da gun mutumin da baya sabawa Ubangijin shi yake, wanda Ubangiji ya bashi damar ya tabbatar da wannan shari'a ko ya hukunta abinda Ubangijin shi ya umarce shi ya hukunta daga shari'a. Yace wa bidalika tasbutu hujjiyatus sunna, da wannan dan bayanin da muka yi yake tabbatar mana wajibi ne mu yi aiki da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Sai kan mas'ala ta ijtihadi akan wa'ansu mas'aloli wanda suke wakaruwa lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ga shi manzo Allah ga shi sahabban shi. Can bayan mu kuma mun yi bayani muka ce baya yiwuwa wa'annan su kasance mana masadir ne na ijtihadi, saboda ijtihadi wannan wani abu ne mai zaman kanshi. Amma dai abinda aka sabakar na daga alqur'ani ko kuma sunna wanda take bayyana mana alqur'ani ko ma sunna wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar dalilin an umurce mu mai biyayya, wannan su ne ake kiran su da almasadiru at-tashri' ko kuma su ne ake kiran su at-tashri'. Amma dai ijtihadi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zai yi wanda koma bayan wahayi yake, wannan baya da cikin at-tashri'. Haka ijtihadin sahabban shi a lokacin shi wanda za su kuma bayan abinda manzon Allah ya tabbatar da su na daga wahayi, wannan shi ma baya daga cikin at-tashri'. Al-ijtihad fi al-lugha, idan an ce al-ijtihad a halishan larabci istifra'ul wasa' fi tahsin al-shay'i, mutum yayi bidan dukkan kokarin shi, dukkan abinda gare ka da kokari ka bada bidan ka samu wani abu, shi ne ake kira a ce maka wani fulanu ijtahada, wani yayi ijtihadi. Bangaren malaman usul na gani muna hira fito, amma muna kawo ta'arifin malaman usul saboda su ne uwaye. Yake cewa istifra'ul juhdi fi darki al-ahkam ash-shar'iyya, shi shine mutun ya bada iya himmar shi, iya kokarin shi dan ya cimma wani hukunci na shari'a, nassi ne gare shi na alqur'ani, ya tsaya yayi ta'ammuli yayi tadabburi ya tsaya ya bibiye shi kwana da kwanaki diddan ya zaƙulo wani hukuncin na shari'a. Wannan shi ne ake kira da al-ijtihad. An fahimta? Waye yake yin shi? Al-mujtahid. Waye shi ko mujtahid? Mujtahid faqihi ne. E sai a cika wancan daura da muka yi muku a wurin ƙarshen ke cewa babu zuka ne shurutul mufti wal mustafti wal fatawa, duka muka zo ba mu samu ba lokaci ba muka wuce su. Akwai ahaliya na mutum idan ya cike su yake iya kasancewa al-mujtahid, kaga wajibin shi ne ya ihada ilmu usuluki, sannan ka kasance ka san an-nas az-zahir al-mu'awwal an-nasikh al-mansukh al-mujmal al-mubayyan da sauransu, duka wa'annan wajibi ne ka ihada su, sannan ka iya zamantawa ta'khirul bayan an waqti al-haja ta'khirul bayan in gairi waktihi da sauransu masail ne, masail usul fiqh. Wa min al-waqi' al-mushahid annahu waqa'a al-ijtihad fi zamani an-nubuwa, duk wanda yake bibiyar sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tabbatar a lokacin manzo Allah an yi ijtihadi, shi yayi ijtihadi, sahabban shi sun yi ijtihadi. Wa kana fi ba'd al-ahayn yaqau min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nan babu ra a gyara ko min rasulillahi ko rubutu kofi ne. Wa ahyanan min as-sahaba, wani lokaci ijtihadin yana zawa daga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani lokaci kuma daga gun sahabban shi. Mu dauki wa'an suna maji da daga ijtihadin sahabban manzon Allah ko ijtihadin shi sallallahu alaihi wasallam. Na farko ijtihadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ai wani lokaci ya haramta wa kanshi wani abu daga cikin daddada wanda yake shi. lokacin da yake ya tafi gidan Hafsa take bashi Zainab ce ko Hafsa Hafsa ce ko Zainab Zainab take bashi zumwa sai suka hada kansu suka ce duk din ya shigo dakin ki ce warin tawarruwa ki shi kuma yana daya daga cikin abin da manzo Allah baya so warin tawarruwa a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to daga yau na haramta wa kaina shan zumwa shine ubangiji ya saukar suratul tahrim ya ayyuhan nabiyyu limatu harrimu ma ahalla Allahu lak tabtaghi mardata azwajik ya manzo Allah wallahu ghafurur rahim Allah da tarda mu kaga wannan istihadi ne ya haramta wa kan shi saboda wata maslaha da ya gani saboda ya warantawa iyallanci a haka istihadin da yayi lokacin da aka gama yakin Badar shine nuzulul jaysh yawm Badar qissatu Hibab bin al-Munzir lokacin da ya huta aka zo aka ce gashi nan an huto yakin Badar duk da yaki ne ba wanda ya tunane shi shine ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji yake bayyana wa manzon shi yake cewa kai ma da ka zabi walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liqadi Allahu amran kana mafuda yani kaman halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina haka shi ma manzo Allah ka ce me da ka zani lau tawa'adtum da an yi alkawali a mu ga mu abada diddan mu hadu a hudda mazaje yace wallahi lakhtalaftum fil mi'ad da kun jijigiri da kun da ba wanda ya fito sani da kowa ya sani ai ba wata ba mata tsakanin dubu guda da wani abu da 310 wani abu ai abun ai ba wannan shine nan walakin yaqdi Allahu amran kana maf'ula sai da ubangiji ya tabbatar da wani aramba ya zartar da wani al'amari da ma ba makawa wannan alama din sai ya riga ya waka su to lokacin da manzo Allah ya huto aka zo bai san kan gadan terrain ba kaga wannan ishihadi ne inda umurni ne na ubangiji sai a ce me ku tahi wuri kaza ku tsaya a wuri kaza ku yi kaza ku yi kaza kullum ya ke suka huto ishihadin su za su sai yake cewa to mu tsaya a nan ni kan fa ma a nan mu jirane su sai Hibab bin al-Munzir yake cewa manzo Allah wannan wahayi ne aka maka aka ce mu zauna a nan ko kuma yace a ishihadi da yace to ina gani mu gangara mu tafi bakin bi'ru Badar wannan rijiyar mu sanya ta gaba sai mu dawo wannan rijiyar tana bayan mu idan mu amfani da abin da yake kuma mu haramta musu kuma wancan wurin teren libir ne zai hiba mu damar mu aiwatar abin da muke so gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki ya dauki ra'ayin shi kaga wannan ijtihadi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwata haka lokacin da aka gama yakin Badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shawarci Abubakar yace ya kake gani da wa'annan fursunan yakin nan mizani da su Abubakar yace kurum kowa ya kawo abin da gare shi mu dan kara ba karin kanmu karfi ya fashi kanshi yace to Umar kai ya kake gani yace wallahi Allah a ba kowa dan mun shi kashe shi ni a bani na wan kashe kai ma a baka naka ka kashe shi ma Abubakar a bashi dan uwan shi ya kashe saboda su tabbatar lalle mu innan wallahi ba kan wallahi sabani ba Umar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki shawara Abubakar yace kurum kowa ya kawo abin da gare shi a cikin shi kuma gidan iyalanshi sai ubangiji ya saukar da aya bayan sun ga sun zartar da umurin su yake cewa ma kana min nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima afadtum fihi adhabun azim yake cewa baya ya cewa ga wannan annabi ya kasance ya amshi wani abu daga duniya wani abu da bai takara ya karya ba har sai an zubda shi daular musulunci ta tsaya da kawuwanta a lokacin nan za a ringa hirar jizya za a ringa hirar fidiya yake cewa shin kuna buƙatar kayan duniya abin da yake gun ubangiji ya yi haka yace in ba dan an rigaya an zartar da hukunci ba za a halakar da ku ba za a muku azaba ba yace wallahi tabbas da azaban ubangiji da zai same ku Umar yanzu ya tarar da manzo Allah da Abubakar sai ya kera kuka suke yi yace mu yace ku hadi mu da wannan me ya same ku yace in ya kama ni ma in yi kuka an bai kai ba in yi kuka ba in taya ku kuka ni ma in zubar da hawaye saboda uga yana kuka abokin shi na kuka an mu yi da su kuka yace wallahi Umar da azabun ubangiji ta sabta da ba wanda zai sha'in ba kai ba yake bashi labari kaga wannan duka suna nuna maka ijtihadi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma kawo wani misali ishaaru fi ihtiyaju fi idn lil mu'tadirin wa inda lokacin da aka wuce yakin tabuka suka ce a ai mu bari ya zo kurin mu tayi mai kariya mu dan samu mu zance shi mu bashi kalani da kurmi ya ce mana mu tayi mu baka mu lafiya haka zo bayan ya dawo daga yaki kowanne munafiki sai ya zo ya bayyana manzo Allah uzurin shi ya bashi labarin kaza da kaza aka yi wa manzo Allah shi yasa mun samu dama in ce ba yace tahi Allah gafarta maka shine aka ce afa Allahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin kai ai ka riga ka zartar da hukunci manzo Allah amma dai ubangijin ka ya riga ya gafarta maka duk in san ya ga musu izini ai da barin sa kake yi ka kauna kanka ka ce hukuncin Allah na zanguwa har sai ya bayyana daga gare ka suwaye suka yi ƙarya suwaye suka yi gaskiya a cikin abin da suka zo suka baka labari kam da shi da ɗan uwan shi kam yana da gaskiya abin da ya kawo yake cewa wallahi tallahi in iya zance ni duk abin da zan so in shera wa manzon Allah in tsara shi in mai kalami ya ce wallahi tallahi na iya kuma na sani in na yi wa manzon Allah sai ya kama ya ce me ƙalubalen akwai mai saman bakwai yace yanzan da ka gani kurmi yanayin manzon Allah ya canza shikenan a fadda haka a ce maka madarisi ne kai kuma ubangiji ya saukar da azaba yace tsoron haka na sanya ne na kame baki na nazo na ce wa manzon Allah wallahi ne banya ta kyau yace naga koriyar nan naga mata da naga garka ta farza Allah sai ya ce gobe na huta zibin na huta kullun ina haka ina haka har dai da naji labarin an ce wai ga kai ka manzon Allah kana ko kowa shigowa garin Makka garin Madina yace kuma abu da riga ya huce yace shi ne kurku zurfi ba abin da muke wallahi ba muna hunci ba ne a lokacin da aka ci tukutahi ha ubangiji ya saukar da hukunci a kanka akai kwana 40 da halin haula'i abin da yawa kana tsayanka kaga duka wannan yana tabbatar maka lalle ijtihadi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba bayan abin da yake shari'a kaga wannan shi ne yayi kokari ne ijtihadin shi ta kamiya daji kuma ta kamiya kuskure amma dai kullu mujtahidin musibun akhta falahu ajrun wahidun wa in asaba falahu ajran muka ci ya ke cewa wa qad aqarra rasul sallallahu alaihi wa sallam as-sahaba ala al-ijtihad ghayra anna ijtihadin kana khadi'an fi an-nihaya lima yarahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake tabbatar da sahabbai shi akan ijtihadi ya ba su dama diddan su yi ijtihadi akan wasu matsaloli ba don komi ba da wasu hikimomi na inda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaya za ku yi da nasussuka na shari'a da nasussuka na sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi sanya manzo Allah ya bude musu babin ni ijtihadi a rayuwar shi amma dai duk ijtihadin da sahabban manzo Allah za su yi to karshen shi manzo Allah yake zartarwa daidai ne ko ba daidai ba ne amma dai a yanzu da kowa da zai zartar mana a babu shi sai dai kurmi ya kasance ijma'i ne in ma ya kasance ijma'i ne na wanda yake na kowa da kowa a zo a tattauna kan mas'ala a ce a kaza ne kuma kowa ya muwafaka a kanta a gani wannan an tabbatar ko kuma ya kasance ijma'un sukuti kasance ya yi magana a kan shi kuma wanzu ba su tankame ba bayan sun ji tsawon lokaci wannan mas'alar tana ta dawo shi sai yake cewa ومن الأمثلة على ذلك لقد كان مثالنا اجتهاد صحابة من زعل الله صلى الله عليه وسلم شيني متاني بدابي وانا سكي تيمما سكي سلة من يبايني من كون حديثكو اجتهاد لا دائية مميمة تاشي اجتهاد نبي لقتن دا بني قريزة سكوار ولي القولي سعد بن معاذ يتهيى tunatar da su da alƙawarin da yake tsankanin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ghazwatul azab lokacin ko ghazwatul khandaq a wannan lokacin suka hadi wa sa'ad faqaqun maganganu suka hadi wa manzo Allah faqaqun maganganu sa'ad ya daga hannu ya ce ubangiji kada ka kashe ni kai kafaran ta mun rai akan wannan dan matsiyata yawa kana sa'ad ya zo yaki ne wanda Musa abin da yawa kana aka jeho mashi wannan habuzin shi wannan jijiyar shi wannan ta zira'i wadda take kaiwa wannan ita aka sama mashin ya cira ta kaga ita kuma ita ce take kai jini take dawowa da ya cira ta lokacin da jini yake tsayawa aka mai magani ya addu'a ubangiji sai ya tsaye da shi wannan shi ne ayi law aqsama lillahi la abarra yace na rantsi da ubangiji
ubangiji indi da kai wata tantama wata hutuna hutu tsakankanin Quraishawa da annabinka ubangiji karaya har sai mun kai ya sai mun ga karshen su yace kuma ubangiji in wannan shine karshen manzon Allah da shi da Quraishawa yace to ubangiji ka kashe amma din kada ka kashe har sai ka waranta mun rai akan banu Quraisha sai gashi nan kun wannan jini ya tsaya aka kai shuru mata mata ta mai magani ta samu sauki da faida ana sauki yana zaune har sai da aka gama gazozul ahzab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yusalli anna ahadukum illa fi wani quraiza aka kama kaga wannan ma ijtihadi ne akwai wanda daga cikin sahabban manzo Allah suka ce kai aiwa abinda manzo Allah yake ni kadda mi salla in ba a cikin kabilar banu quraiza ba bakin gidajensu wannan suka ce a manzo Allah yana bayyana mana ne zammi gaugawa da isa banu quraiza wannan sai suka tsaya suka yi sallar su akan hanya lokacin sallah da ya shiga wannan kuma hejin suka kai ta can sannan suka yi sallah kuma kowanne manzo Allah ya tabbatar da shi akan haka a lokacin da aka gama yakin nan manzo Allah ya ce ina sa'ad yake ku tahi ku kawo mini sa'ad lokacin da aka ci shi da yaki aka ce sa'ad yi musu sharadi a lokacin nan Sa'ad yake cewa manzo Allah abinda za a musu saboda su mutsiya ta ne saba alƙawari da mu wannan al'ada suce yake cewa tuqtalu rijalu a kashe mazajin su duk wani namiji wanda daga ya balaga har zuwa shekara 70 lokaci ya iya daukan makami a yi waje da shi a miƙa wa Allah shi yace shi kuma matan su da yaran su dukkan su a wannan hinsu a dauke su a matsayin fursunan yaki a rabawa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Sa'ad kai hukunci da abinda mai saman bako da hukunci da shi Allah ka ba mu damshin su kaga wannan ijtihadi ne manzo Allah ya tambaye sa yayi hukunci amma dai karshe wa yake tabbatar da ijtihadin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan wata mulahaza وعلى الرغم من اجتهاده واجتهاد اصحابه في زمنه ضد كسنشيوار منزا الله يا اجتهادي صحابن يزن اجتهادي فانه لا يعتبر مصدرا للتشريع بايا يا كسنشيوا مصدر ني نا تشريعي ذلك ان اجتهاده يخضع للوحي سبيل اجتهاد منزا الله صلى الله عليه وسلم ينا تبتوا ني ده وحي وبنجيجين شي تيم ما ان ياتي الوحي مؤيدا لهذا الاجتهاد ko wahayi ya sabka dan ya tabbatar da wannan ijtihad wa imma an yusawwibahu ko kuma ya daidaita shi fa yakunu almasdaru tashri'i huwa alwahyi wa laysa alijtihad sai kasance masdarin mu na shari'a wanda yake hukumta mana hukunci shine wahyi ba ijtihadi ba da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kama anna ijtihadu ashabihi sawa'un fi hadarati aw ba'idan anhu yarji'u fi an-nihaya ila hukm rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kama yanda ijtihadin sahabban manzo Allah ko a gaban shi ko a nesa da shi labari ya cimme yana komawa ne zuwa ga hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko ya daidaita shi ko ya tabbatar da shi akan abin da suka yi ijtihadi fa yakunu almarji'u fi an-nihaya ila sunnah sai kasance marji'in mu sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fa yakunu an-nihayi thabitun bi muqtada hadhihi sunnah kuma dan karshe ya kasance masdarin mu na shari'a shine abin da wannan sunnar ta targaye ta tabbatar mana an fahimta ijtihadi an fahimci masalan ina son a ce wanda bai fahimta ba ya ce abin fahimta ba sai mu dan maimaita ko saboda fahimtar tahi mu karanta mu tsaya akan masala din kowa ya fahimce ta yayi a ce mun gama mun kira ba fahimta ba al-usus allati qama 'alayha at-tashri' asas jimshikin da wannan shari'a ta yi tsayuwa a kan shi na harko shine at-tadarrus fi at-tashri' shine ba wai kai tsaye ba aka zo ba daki-daki aka farlanta mana ko aka hukumta mana hukumce-hukumce karkashin shari'ar musulunci ba wani abu wanda ya zo aka ce maka kai tsaye ku bar shi mu ɗauki misalin haramta giya ka gani haramta giya abu ne wanda ya bi mataki uku aka ce musu kada ku kusance ta lokacin da za ku yi sallah la taqrabu as-salata wa antum sukara sai hukunci yazo aka ce muku a'a yas'alu raka anil khamr wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa tariwaya kaseerun wa manafi'u lin nas
aka zo kuma aka ce musu to yanzu wannan shine ba makurata al'amari ba
qul innamal khamru wal maisir wal ansabu al-azlamu rijsun min 'amali ash-shaytani fashtanibu haka hukumar zina
ka gani ita ma ba wai lokaci ne ba aka ce ba ku sake ku buge su ba ku musu kula da kalli ba da kurum za a samu mutum ne za a samu takalmi a dan bubuge shi a ce mai to da yi karshe ubangiji sai saukar a cikin nur azzali la yakiru illa zani dan haka zo aka ce wannan ne kira suna fajr yuhum 80 jaldatan 80 ko ba 100 ba ko wajen? A wanda Musa nati sun malabi a zubi arawa fadin domin 80 da dalda su ne wanda suka yi kasafi 80 wanda ya zuga 100 na fiyun wata ribu sanatin ko za a kore shi tsawon shekara guda ko? Wane shi ne hukuncin da Alkur'ani ya tabbatar wanda bulala 100 wannan abu rubuce kenan ba wai sai mun fasara ba sayyidatu kuna fahimta ko? Ta na farko kaga ya ce maka at-tadarrush fi at-takalif ko at-tadarrush fi at-taklif fi ta'fi at-tashri' kaga shari'an nan hukumtan nan ba su zo kai tsaye ba sai da aka bi mataki daga kaza aka kai kaza har aka kai makurata aka ce muku kakku yi kaga idan ka dauki azumi da fara aka ce muku wanda ya ga dama ne ehman daga baya aka dawo aka ce furida ya kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun da ashura ake aka dawo aka ce aka zo ramadan aka ce maka iyaman ma aka zo aka farlanta duka wannan at-tadarruj qillatu at-takalif kaga nauye-nauye da aka dora nauye-nauye ne wanda suke busi da wa'ansu mashakka ɗan kaɗan ne shi ya sanya imtazat hadhihi shari'a an ghayriha min ash-shara'i qillatu at-takalif yana daga cikin miza na wannan shari'a ta Musa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yaunane nan da aka kora mana ɗan kaɗan ne bisa da yawa haka wajiban da aka sa mana su ma ba wani abin a zo a gani bane ba wannan kuma yake tabbatar maka abu ne wanda yake wannan har manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake kashe ni kamun manzo Allah alqur'ani ya mana kashe ni la tasalu ana shay'a tubda lakum kasukum wa in tasalu ana nazal alqur'an tubda lakum afa Allah anha kada ya aka ce makka yi kuku yauye ta tambaya saboda kuku dora wa kanku abinda ba dora muku ba manzo Allah yake cewa a'lamul muslimina bil muslimina jurman wanda yake kowa kasancewa dan ta'adda a cikin musulmai shine man sa'ala an shay'in lam yuharram 'ala al-muslimina fa harrama 'alayhim min ajli mas'alatihi wanda lokacin manzo Allah lokacin tashri' lokacin da ake samkar da hukunci lokacin da ake yin hukuncin azabtar da shi sai yazo ya tambaya abinda ba haramta ba kalkashin tambayar shi sai a ce an haramta muku yace wannan ya yi kowa kasancewa dan ta'adda a cikin al-umma ya sanya manzo Allah wanda yazo yace me a ya tambaye shi akan haji yace a kullu amin ya rasul a fi kulli amin ya rasulullah ya rasulullah kowace shekara za mu ta yi haji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya turbi ya kyale bakin shi yake cewa la qultu na'am la wajabtu wa la mastata'tu da nace eh kowace shekara da ta zaman tun wajibi kowace shekara dukkan miliyan 6 da miliyar 6 da wani abu miliyan 3 da wani abu kullun suna ba mutuka ya zaya su isa Makka idan su yi aikin haji shi kuma abu ne wanda baya yiwa sai da wuce abu na uku shine azamul harash babu wani harash a cikin shari'a al-islamiyya ko a cikin at-tashri' shi sanya zan mu gani shari'a ta zo mubayyanatan ala nafi al-harj al-mukallibin kullun wani kumci wani yauni don kokari take ta janye wa mutane walaysa ma'nahu nafi kullu naw'in min al-mashaqqa wan-nasr wai ba wai ana ne ba an ce maka ba tana ne ba kullun ka samu maka sauki wai a cikin shari'an nan babu wata mashaqqa babu wata wahala an-nasr da mashaqqa a harshen Hausa dukkan su wahala su amma dai harshen Larabci suna da bambanci yake cewa babu wata mashakka babu wata wahala a cikin shari'a idan muka dauka nan sai na kawo misalin al-mashakka mashakka tana iya kasuwa kashi biyu akwai mashakkatul mu'tada yumkin tahammuluha mashakka wanda dama na riga na saba kuma abu ne wanda dama la yanfaqul insanu anha galiban ba wani wanda zai wannan ka tahiya ban take da yau tsari ai da kai wahala kana farcin da mai dadi ka tashi sai ka tashi ka dare daga farcin ka ka bar farcin ka dare ka ba wahala shi da kai wahala amma dai mu'tada abu ne wanda yake ordinar ba wani wani tashin hankali a cikin shi
wala tu'tabaru fil urfi mashaqqa kuma ba a itibarin ta a bangaren al'ada a ce wannan ai mashaqqa ce yace wa misluha la yaqsudu ash-shari'u ila nafiha kodan ka ce irin wannan mashaqqa bi shari'a ubangijin mu baya nimata a ce a ai kurma ai tilasa a dauke maka ita kodan ka tashi sallah kurma daga ka zo kai ni yin sallah kurma ga zan kai sallah yayi na mashaqqa a ciki kaga irin wannan la tu'tabar yake cewa li'anna takalif la takhlu an shay'in min al-mashaqqa aslan sabida takalif damma bata nisantuwa da samun wani abu daga cikin mashaqqa balla yatahaqqaqu at-taklif illa biha kai hatta da abin da yauni da aka dora maka duk wani abin yauni da aka dora maka baya yiwa ne ya tabbata kun ba da wannan mashaqqa ba ai wannan wahala ita ce take bambanta mu ko laula al-mashaqqa la sadan nasu kulluhum aka ne ko ino ba addini bane wa aka ne waye ke da baitin laula al-mashaqqatu la sadan nasu kulluhum kai wannan ba ta shi tsora duk abiya sai da kasha eh to ka dibo shi yake cewa in ba dan wahala ba ai da kowa da ya zama to sarkin gamsu haka ne in ba dan wahala ba kowa da ya zama to malami in ba dan wahala ba kowa da ya zama to kudi eh mana ai wahala ai take san da wani zai ja baya wani sai ya ce a wannan lamarin wani Lagos yake ci mu gaskiya mu faro bakin mu Kano ai wahala ce wani sai ya tashi yayi hajjala yana neman kudi wani ya ce a mu dai bar mu dai bakin mu dai mutum Lagos din mu ta wadatar da abin da Allah ya samu da shi mun gode wa Allah in ba dan mashaqqa ba da kowa a cikin aljanna matsayin sa daya wani a ce mai wani tashi yake tsakar dare ya ce an cece wani azumi yake yi azumi ya zo ya cece shi ai ka gani kowa da ya samu wannan shine nan yake kawowa lalle akwai mashaqqa bal ita ce ma asalin taklif la yatahaqqaqu at-taklif illa biha duk wani yauni ba ya iya tabbatuwa in ba da wannan mashaqqan ba wa amma annahu sani bangare na biyu na daga mashaqqa ita ce na farko mashaqqatul mu'tada wanda muna iya tahammulin ta nau'i na biyu shine al-mashaqqatu az-za'ida allati tastanfidhu juhdal mukallif wa tu'athiru ala jismi aw malihi shine mashaqqa wanda take surplus na daga abin da da kake dauka misalin wani ce a aishi ai dukkan dare zaya zaya kaga ai mashaqqa ce za'ida ga abin da aka ce maka qum laylan illa qalila hukuncin ji an soke shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ai aka kawo mi aka ce mi a nisbahu aw unqus min qalila aw zid alaihi wa rattil alqur'ana tartila aga wannan ita ce mashaqqa za'ida wadda zata janye dukkan kokarin dan adam kuma ta mai tasiri bangaren gajikin shi ko kuma cikin dukiyar shi وهذا تفضل الله على الامه بنفيها كل الشريعه ذاك غير irin wannan mashaqqa ubangiji kore mana ita yake yi baya ne ba ya tabbatar mana da ita dalilin haka yace sallah guda 50 da aka wajabta muku an mai muku guda 5 a matsayin 50 ne mutahi ka gani ubangiji kore mana wannan mashaqqa zaya kore mana wannan mashaqqa mashaqqa yake yace wadalika min babi at-tasheel wat-taysir sabida kawo maka sauki a kawo maka rangwame a cikin ibadarka an fahimta wannan shine karshen asr at-tashri' fi ahdi an-nabawi al-mubarak akwai mai tambaya bartahan mu tashi karshe ila nihaya har zuwa karshe ala ra'al hadisa alas
yake cewa manzo Allah ya yi alƙunutu wata guda yana yi wa kabilar Ra'al da Takwal yana musu alƙunutu. Ai misali ne muka kawo, ƙarƙashin me muka kawo misali? Hadisi wanda yake mashhur, aga wannan hadisin mashhur ne, kuma hadisi ne wanda yake ingantacce, mashhur ne inda al-muhaddisi. واصل النسب اتتي وحلا تابندي كتابي كسن دك وحلا المشقه دون ابندا اكا دورا مك وند يكي دا يوني كزو دا شي النسب شيني دون ابو وند زي وحلتك وحلت دا كاي بنغارن غاجي كينكا ka ganga kana zuwa ka ga jiki yana ta ciwo ka dauki abu mai yoni kana da kyal kake ja shine ake kira annasab wala nasabun eh akwai aya ubai wala nasabun wala hamu eh surah maida ko hadisi ne da kwai hadisi amma ne da kwai wannan da kwai aya a cikin maida tauba ko menene wala ya ba wani waje a bai ta ba an ya dakalla ku a rasul zalika bi annahu la yusibuhum nasab zama mun wala nasab a tauba ne wannan karshen ta aya shayi na abun da ne insha Allah Allah kara mana a fahimta سي عصر نبي شيني عصر الفقه في عصر الصحابة شيني أتمكتي الدور الفقهي الأول شيني زامن الفقه نهركو نزاهار إلم الفقه كاقايا أتن أي فقه السبكشن آيوين القرآن آيوين واندسكي آيات الأحكام واندسكي تبتر من دهكم تهكم تواند أتهار سامر رسول أغر مدينة شكرا ووما tun kowar goma bayan watanni aka zo yanzu manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu yanzu kuma matsala ce ta ya za a yi a rinka istinbadin nasussuka akan wancan hukumce-hukumcen shari'a kina yanzu tashri'inmu za ya koma wurin ijtihadin sahabban manza Allah sallallahu alaihi wasallama ko ijma'i na sahabban manza Allah sallallahu alaihi wasallama karkashin wannan masadirin nan guda biyu sai mu ƙara guda ɗaya shine ijma'in sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hala ta siyasa a wannan lokacin abu ne wanda gobe insha Allah da ku da malam Aisha za ku zo za ya bayyana muku halin siyasa a wannan zamanin ki sanya nan na lakashe mun zo da hala ta siyasa ba a wannan lokacin daidai da kai dan tambihi da nayi wannan asrai zamanin nan asru as-sahaba ko kuma asru at-tashri' al-thani ko ad-dawr al-fiqhi al-awwal yamtaddu ba'da wafati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ila wafati akhir al-khulafa' ar-rashidin madalika al-maqtadi amir al-mu'minin ali ibn abi talib yana harawa ne daga mutuwan manzo Allah zuwa kisan gilla da aka yi wa ali ibn abi talib yarda Allah ishtabata gare shi ويمكن تقسيم هذا العصر الى فترتين من اي ربا wannan zamanin kashi biyu al-fatratu al-ula min wafati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ila mabda' al-fitna daga mutuwan manzon Allah zuwa lokacin da fitintunu suka fara kashi na biyu shine maqtal usman ila nihaya din fitintunu shine mutuwan usman yarda Allah shi tabbata gare shi to daga mutuwan usman kashi na biyu shine zuwa mutuwan ali ko kisan ali radiyallahu anhu masadir at-tashri' fi hadha al-asr ai musan yi masadir ko mun muke su mun yi masadir da shari'a a lokacin manzo Allah sune menene alquran wa sunna masadir at-tashri' a wannan zamanin kanat masadir at-tashri' fi hadha al-ahd thalathatu a wannan zamanin abubuwan da zan iya tunkawo da su wanda sune asali a cikin wannan hukumu wajabta wajabte na shari'a ko at-tashri' al-islami sune guda uku القرآن سنة تمن زع الله صلى الله عليه وسلم اجتهاد صحاب من زع الله صلى الله عليه وسلم كون إجمال سنة أبديني دكا نزوهين قطع دكا أبن إن شاء الله زامن فيتي بمبنجن سنة قد يبسي أني اجتهاد ake iya ijma'i in ba ya kasance ijtihadi ne kasance mutum ɗaya ko kuma ya kasance ijma'i ne wanda kowa da kowa yayi musharaka a cikin shi yace fa kanat idha uridat hadisatun aw waqa'at khusumatun nazara ahlul fitya min as-sahaba fi kitabillah idan wata mas'ala ta wakana ko wani abu ya abku ko wata jahiliya tsankanin mana da wani sai a nemi hukuncinta a cikin alqur'ani mai girma shi wanda zai zartar da hukuncin a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khasatan al-khulafa sai su leka cikin alqur'ani fa idza wajadu fiha nassan yadullu ala hukmiha am dawhu idan suka samu nassi a cikin alqur'ani wanda yake nunawa nuni akan hukuncin wannan mas'alar da suke nema sai su tabbatar da hukuncin wa illam yashu fi kitabillahi nassan idan bai samu nassi ba a cikin alqur'ani ba وعلموا من السنه ما يدل على حكمها ام ذوه فك سامو ون ابو daga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga hukunci akan abin da suke nema sai su tabbatar da wannan hukuncin wa illam yajidu ma yadullu ala hukmiha fil qur'ani aw bis sunna idan musamu ba abin da zai iya zartar da hukuncin abin da suke nema a cikin alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ijtahadu fi ma'rifati hukmiha sai su yi iyakacin kokarin su shine istifhadul wasai istinbati al-ahkam al-shar'iyya sai su ba da iyayen masu dan su san menene hukuncin shari'a sai su istinbati shi ko ya kasance da qiyasi ala ma warada fihi an-nas daga abin da yazo na daga nasi aw bima taqtadihi ruhu at-tashri' wa masalih an-nas ko kuma abinda ruhin wannan shari'ar ta mu take bibiya ko kuma maslaha ta mutane karkashin haka suke yin istinbati wa hujjatuhum fi ruju' ila al-qur'an hujjarsu na su koma cikin alqur'ani da sunna shine ma warada fi ayatin kathira min amrin la min al-amr bi ta'ati llahi war rasul shine ayoyi da suka tabbatu na wajibi ne mu yi koyi ga abinda ubangijinmu ya umarce mu ga abinda manzonmu ya umarce mu ورد المتنازع فيه الى الله والرسول ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول والتسليم لما قضى به الله ورسوله ما كان وان ان يكون لهم الخيره من امره ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره ام فهمت وان ايتاشي كنن حجه سنكوموا cikin alquran wa hujjatuhum fi rujuu ila ijtihadihim hujjar koma wasu zuwa ga ijtihadi da suke yi ma shahaduhu min rasuli sallallahu alaihi wa sallama abinda suka gani daga gurbin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haina kana yarju ila ijtihadihi idza lam yanzil alaihi bit tashri' wahyin ilahiyin idan ba saukar mai da wahayi ba sai ya koma yi ijtihadi wannan haka suka samu manzon Allah yake aiwatarwa ma warada kuma da kwai dalilin su wanda suke kawo hujja da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lamma ba'atha mu'adh bin jabal ila al-yaman lokacin da manzon Allah ya aika mu'adh zuwa garin Yaman yake cewa dan bi zaka zartar da hukunci ya kai mu'adh yake cewa aqdi bi kitabillahi zan zartar da hukunci da littafin Allah yace in baka samu wani kan ba kuma bayan littafin Allah yace zan yi sunnarka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace to in baka samu ba sunna ba yake cewa zan yi ijtihadi ko zan huce gona da iri ba wala alu kawish anan ba fa qarrahu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa hamidallaha ala tawfiqihi wama fahimuhu min ta'lil ba'd al-ahkam fi nusus al-quran wa sunnah kuma nadaga abinda suka fahimta akun manzo Allah sallallahu alayhi wa sallama nadaga zaqulu dalili daga wani bangare nadaga ko zaqulu dalili daga wa'ansu daga cikin hukumce a cikin al-quran da sunna ta manzo Allah sallallahu alayhi wa sallama kine istinbadi فانه فهم من هذا ان المقصود من تشريع الاحكام تحقيق مصالح الناس الاشن هكا هي suka fahimta abinda ya sanya ubangiji ya shar'anta mana wannan shari'a shine tabbatar da dukkan abinda zai dadada mana rai ya hidimce mu akan mu zaman lafiya tsakanin mu da junan mu shi sanya ubangiji yayi mana haka wa annahu kullama da'at al-maslaha ila at-tashri' wajaba 'ala al-muslimina an yashra'u an yushri'u ma yuhaqqiqaha duk lokacin da wata maslaha ta nema a tabbatar da wani hukunci ne daga shari'a sai a leka cikin alqur'ani da sunna a yi istinbadi diddan a samu hukuncin ta a samu tabbacin a samu abin da za a aiki da shi yace dalilin wannan hujjojin ittafaqat kalimatul muftina min as-sahaba ala ruju' ila hadhihi al-masadir at-tashri'iyya as-salasa dukkan sahabbai masu yin fatawa daga cikin su suka ce mu koma mu rike wannan abubuwan guda uku dan su kasance mana su ne master na shari'a ala tartibir ruju' ilaiha kama dakarna kama yanda muka zana su a jiranci alqur'ani sunna sannan isma'i
ma tara min masadir at-tashri abinda ya abku na daga masadir at-tashri sune alqur'ani da sunna agulguje na harko shine wannan sunna abinda ya wakani da ita a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine an samu da a lokacin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine an samu damar hada ayatul ahkam kalkashin hada alqur'ani gudaya kaga abu ne wanda da babu shi yanzu aka same shi shi kuma wannan dalilin lokacin da Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya huta ma'arakatul yamama tare da shi da Musailamah al-Kazzab kalkashin jagorancin Shurahbil da Khalid bin Walid aka zo aka fafata wurin mutum 70 daga cikin sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su aka yi musu kisan gilla suka yi mutuwar shahada ayi hakuri wannan matara ba za mu karanta shi zan yi tarhisin shi a baki kina sai a koma a karanta larabcin sai a wannan saboda lokacin namu yana neman ya mana wannan to a wannan halin a Umar yazo ya baiwa Abubakar wannan shawara ayi kokari a hada alqur'ani yace kai Umar manzon Allah yayi ba ungwayen wannan abin yake cewa haka Umar yake bibiya ta yake min magana akan wannan mas'ala har sai da Allah ya wanke min kirjina ya fahimtar da ni kamar yanda ya fahimci Umar kamar yanda ya fahimtar da Umar akan wannan mas'ala yace lokacin da muka kira yi Zaid bin Thabit muka ce Ubay bin Ka'ab ko Ubay Zaid ko Zaid bin Thabit Zaid bin Thabit shine wanda ya shahara wurin rubuta wahayi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace muka kiraye shi muka ce mai to ayi kokari a hada mana wannan alqur'ani yace kai ba mu ba wannan masalan manzo Allah bai bu ku kuce za ku yi yace haka Umar yake bibiya ta har sai da ya fahimtar da ni Allah ya fahimtar da ni kamar yanda ya fahimtar da Abubakar ya fahimtar da Umar yace a lokacin da muke cewa wallahi tallahi da suka sanya ni in rinda sarar dutsen Uhud dauke shi daga inda yake zuwa can inda yake zuwa wani wuri daban yace wallahi yayi mun sauki akan a ce mun hada wannan alqur'ani amma dai da yake mas'ala ce ta maslaha ta al'umma kaga ijtihadi ne suka yi yace kaga ni sai aka zo aka hada shi bayan ya kasance a rarrabe aka zo aka hada shi mu daya Abubakar ya rike da ya mutu Umar ya rike Umar da ya rasu ya ba diye shi ummul mu'minin Hafsa yarda Allah ta bada a gare ta yi ba ta ake shi bayan shekara 20 ya kasance Amr ibn al-As yayi can kusurar nan ya tafi yana fuha kafin wurin Constantinople wurin Turki yace sai yaji ana karanta alqur'ani kowa da yaren shi mu wa da Hausa mun ma za mu zo mu karanta namu abinda muka ga dama abinda aka ga dama mutar abinda kowa yake karantawa hujjar sai su ce ai gazar alqur'ani ala sab'ati ahruf kowa kuma tabbas hadisi ne mutawatir akan lalle an sabkarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan lahja guda bakwai wannan alqur'ani manzo Allah ya karanta shi da lahjoji daban-daban kowa amma dai mafi lahja wadda aka wannan ita tace lahjar quraishawa wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantawa quraishawa da ita miyawa kana yace in ba ai ba hankali ba aka hada wannan alqur'anin ba to ana iyawa a samu matsala ya kasance kowa da yaran gidansa za a rin karanta qur'anin nan a lokacin nan Usman yace to ina zai bin Thabit ina Ubay bin Ka'ab ku zo a zamna ya kawwana lajina guda biyu lajina karkashin Zaid bin Thabit da lajina karkashin Abdullah bin Mas'ud yace wa idan mutanen guda biyu su za su hada alqur'ani kai ka hada naka shi ma ya hada nashi yace duk a cikin shurutin da ya kawo yace duk abin da aka yi sabani da shi na daga kalima ta larabci yace ku rubuta ta da harshen Qurayshawa ba wani wannan a nemo ba Qurayshi ya zo ya rubuta ta da kalmar Qurayshawa mijeje yaran Qurayshawa da suke karantawa a zo a rubuta ta da harshen Qurayshawa yace da mamun ya saukar da shi ne da harshen larabci wa saukarwa ba Qurayshi aka saukarwa dan mi dan ku ku yi aiki da yaran Qurayshawa yadda yayi ijtihadi shi istinbati aka haka ya kai Abdullah bin Mas'ud yake cewa wallahi bin samu safani ba da ni da Abdullah bin Mas'ud kun ba a aya ɗaya ba a cikin suratul tauba can ayoyi na karshe aya ɗaya lakka to a lokacin nan Usman yarda Allah shi tabbata a gare shi ya sake rubuta wannan alqur'ani ya yi nuskha guda 6 wata riwaya guda 7 ya aika zuwa ga al-amsar shine ya bar ɗaya a garin Madina ya bar ya kai garin Makka, ya kai Kufa, ya kai Basra, ya kai Dimashq. Kuma kowace aka kai ta cikin masallatayya na jama'a aka ajiye ta da mutane ya kasance musu ita ce marji'insu. Aka haka a gani sai kaga abinda aka samu ne daga ci gaba shine an dawwada Al-Qur'ani. Sai abu na biyu abinda yawa kana shine Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi a lokacin shi ya so ya hada sunna, ya so ya umurni a fara rubuta sunna. A lokacin nan Umar ya shawarci manya-manyan sahabbai ya ce musu ni fa ina tunanin fa a rubuta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Suka ce ai wannan abu ne mai kyau saboda shine masdarin mu na biyu na daga at-tashri'. A lokacin nan Umar ya ce to ba matsala zan ga abinda yanda zan huto a al'amarin. Umar ya koma gida ya zauna tsawon wata guda yana ta tunani akan matsala. Daga baya ya ce kai wannan abun ba mai aihuda mai ido ba ne ba, saboda hayyar mutane baki ne a cikin al'amarin addinin musulunci. Ko can manzon Allah ai ya hana mu rubuta sunna saboda katta cudanya da Al-Qur'ani mai girma. Da haka abin da yake a barwa Allah shi zai kiyaye bayan shi kamar yadda ya alkawari ya sanya sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya kawo wa'ansu zaratan mutane wanda suke masu kokari, iya kokari suka tsaya suka sa mata dardafu ba wani wanda ya isa ya ketara ta ya yi wa manzon Allah abin da ba haka ba. Kowane ne za a yi ƙarya sai an mide ta kai sai an fahimce shi sai an san ƙarya ce. Ka koma ka gani kutubut tarajum yanda malamai suka rubuta su akan kutubul at-tarajum jarh wa ta'dil, inda malamai suka rubuta a ce maka wani makaryaci ne duk girman ka a ce kai ai silsilan nan in dai wani ya rawaito hadisi da gon wani to kan wajaci ka ku dauke shi hadisi da yi kai ko da so dai muka same ka kai ƙarya malam Dauda za su ce maka to daga yau gon maka an daukar hadisin ka ko ka tani akai bayan shekaru sun ja maka kurum ya kasance kana ihtilali ko kuma har da ka da samu rauni malam Dauda zai ce wannan kukura mu shafi shi wannan tawahama fi akhir umrihi aw ikhtalata fi akhir umrihi ni wannan da kai alfaz na aljarh wa ta'dil wanda malamai suke itlaqi. Ga wannan sune abubuwa wanda suka wakana a lokacin Abubakar yarda Allah, a lokacin Abubakar da Umar da Uthman, ko abin da ya wakana a cikin asru as-sahaba sune al-khulafa'i al-khulafa'u ar-rashidi. An fahimta? Sai mu shiga al-khutta at-tashri'iyya fi hadha al-'ahd. La sune al-khutta haykal wanda suka tsara wannan shari'ar tasu a wannan zamanin. Kusan idan muka dauka shi ma kamar abinda muka kamar wasa'awa ne muka yi a cikin muqaddima shine kanat al-khutta at-tashri'iyya allati thasara 'alayha rijalu at-tashri'i min as-sahabi bi-nisbati ila al-masadir at-tashri'iyya annaha idha wajada nassan fi al-qur'ani aw as-sunnah yadullu 'ala hukm al-waqi'a allati tara laha waqafu 'inda عند هذا النص وقصروا جهدهم التشريعي على فهمه والوقوف على المراد منه. تكنا idan muka dauka har zuwa karshen fakara abu dai ne muke maimaitawa shine abinda muka wadi a baya. Idan wani abu ya abu ko wata fatawa ta zo ko wani aikata wani abu ko wani ya kawo kukan wani aka zo jayayya a raba hukunci, farko abinda suke lekawa suna lekawa alqur'ani. Idan ba su san ba hukunci a ce alqur'ani ba sai su koma sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ba su san ba abinda suke so a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ijtihad iyakatin ijtihadin su digan su zaqulo abinda suka fahimta a kalkashin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya kasance ta hanyar qiyas. وكان في اول عهدهم اي في خلافه ابو بكر واول خلافه عمر يتولون سلطتهم التشريعيه فيما لا نس فيه في جمعيه تشريعيه مكونه من رؤوسهم وما يصدر عنهم من الاحكام يعتبر حكم جماعتهم. ورغم الامر خلافه ابو بكر وخلافه عمر abinda suke yi zawwa suke yi su kirawo manyan sahabbai a zamda sai a hujuro da masala to ya kuke gani babu nasi na alqur'ani ko na sunna to me kuke gani. A lokacin nan kowa zai yi ibda'in ra'ayin shi
wanda zai zartar da hukunci shi ne mai al'amarin, shi ne sahabin manzon Allah, wannan khalifa shi zai zartar da al'amari. Shi ne nan da kwai wata magana da Imam al-Bukhari ya kawo a cikin Masabih as-Sunnah, yake cewa kana Abu Bakar idza warada alayhi al-khusum nazara fi kitabillah. Abu Bakar idan wani wata jayayya rikici ya zo mai ya raba hukunci, ya zartar da hukunci, yake cewa yana lekawa a cikin Al-Qur'ani, yace idan fa in wajada ma fihi ma yaqtadi bainahum qadabi, idan ya samu abin da zai iya zartar da hukunci a cikin wannan Al-Qur'anin, sai ya musu hukunci da wannan abin da ya samu ne daga Al-Qur'ani. Wa in lam yajid fil kitabi wa alayhi min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi dhalika al-amr sunnatan qada biha, idan bai samu ba a ci Al-Qur'ani ba, ya samu wata sunna daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai ya zartar da hukunci da ita. Fa in ayahu kharaja fa sa'ala al-muslimina, idan abin ya cimme babu sunna, babu Qur'ani, babu sunna, shi ne sani ba, yake cewa sai ya huta ya tambaye musulmai. Qala, sai ya ce musu a tani kaza wa kaza, fa hal alimtum anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qada fi dhalika bi qada'in, kaza da kaza ya zo mun, ni bana da hukuncin da zan zanta, shin kuna da wani hadisi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya zartar da hukunci da irin wannan mas'ala? Yace fa rubbama ijtama alaihi an-nafar, takunyu a samu an su mutane tuntururun jama'a, wanda annafar daga uku ne zuwa goma zuwa tara, ko su ne ake kiransu da annafar, sai su zo kulluhum yadhkuru ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fihi qada, kowanne yana ambatawa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar da irin wannan hukuntar. Kaga wannan ba girman kai, yanzu wani a matsayin shi na shugaban kasa ko da mai garin nan sai ya ce a malam ji kuma mu wai ba dan bayyana irin abin da wani shashashayin ke yi a can, sai ya ce shi shine sarki, ai duk wani hukunci ya isa ya zartar da hukunci, kai kuma kai idan aka auna ka a ma'aunin malumai la tazinu jana'a ba ko yace ya zo masala ta addini, sai ya rinka cewa a mu abin da muka sani mai mukhtasar ya ce kaza, ilimin kullun zai tsaya a ringa sharhu dardin sharhu mukhtasar ai ta wuce wai kai akan abu da yalaka, ka bar mu malumai majalisu su iko kake so sunna kake so ka rike sunnanka, a gani wannan ba girman kai, haƙƙi ne na shari'a, wajibi ne ka bada haƙƙin da yake kanka, ka bada kariya, to in baka bada kariya ba waye ya cancanta ya bada kariya? Rashin bata kariya shi ne ba ka da ilimi a kanta ka zo ka ringa nema ne ka tabbatar da abin da bai haka ba a cikin shari'a ba. Shi ne yake cewa yana tara wa'ansu daga cikin sahabbai, takan yi ka samu mutum kusan uku har zuwa goma har zuwa tara, wanda za su zo kowanne za a ce wa Abubakar na shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da kaza. Yake cewa fa in wajada Abubakar qada fihi bi qada'i qada bihi wa illa da'a ru'us al-muslimin, yake cewa idan ya samu a wurin wannan mutanen abinda manzo Allah ya aiwatar, sai ce to alhamdulillah ahlan wa sahlan, sai azartar da hukunci, idan ba a samu ba yace sai ya kirawo manyan musulmai kamar su Umar, fa in ijtama'u ala shay'in qada bihi, idan suka yi ijtima'i afwan na huce ko yawa, yake cewa na huce, fa ina ayahu an yajra fi sunnah rasulullahi jama'a ru'usan nas wa khiyarahum, kani idan ya gaza abin ya cimme, yake cewa sai ya hada kaga mun tsallake da yawa ko, yake cewa zai huta wurin sahabban shi, zai ce kaza da kaza ya zo mini wurin sahabban manzo Allah, sai ya zartar da hashin wanin ku ya ji abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar da hukunci aka haka, yake cewa farubba mujtama'a alaihi nafar kullum yadhkuru an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi qada'u, takan wanzu su hadu su bashi labari lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar da hukunci irin kaza, fa yaqulu abubakar sai yace alhamdulillahi alladhi ja'ala fina man yahfaz annabiyina, godiya ta tabbata ga Allah ko dukkan yabo ya tabbata da Allah da ya kaddara a cikin mu da kai wanda yake iya harkace sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yace fa in ayahu an yajra fi sunna, idan abin ya gagara a samu wanda ya san wata sunna daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ya gani ko ya tabbatar, yake cewa jama'a ru'usan nas wa khiyarahum, sai ya hada manyan mutane da zababbun su a cikin sahabbai daga cikin sahabbai, fa in ajma'a ra'ayuhum ala amrin qada qada bihi,
idan suka hadu akan wani ra'ayi guda daya Abubakar sai ya zartar da ra'ayin wa kana Umar ya fa'al zalika yace haka Umar shi ma yake aiwatar da haka fa in a'ayahu an yajida fil qur'ani was sunnah nazara hal kana fihi li abi bakr qada'u kana girmamawa ta Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi idan yani ma yani ma babu a sunna babu alqur'ani babu a sunna sai yace ku leka mun shin Abubakar ya taba zartar da irin wannan hukuncin fa in qada bihi qada bihi idan Abubakar yayi ya zartar da hukunci da irin mas'alar da aka kawo shi ma ya zartar da hukunci da abinda Abubakar yake yake cewa fa in waj fa wa illa da'a usul muslimin idan babu sai ya ce to a kirawo manyan manya da zababbu ya ce fa inistama'u ala shay'in qada bihi idan suka tabbatar suka yi ijma'i akan mala wata mas'ala sai ya zartar da hukunci akan ta yace wa bihadha al-ijtima' kana al-ikhtilaf fi al-ara'i nadira dalilin haka ya kasance sabanin da ake samu a lokacin asr as-sahaba ya kasance dan kadan takaitacce ne lianna ya kun shakalin sura saboda kamar ka ce shuga ce ake ai ba shi kada yake zama ba ya zartar da hukuncin ba sai sun hadu ya kasance kamar shuga ce ake yi ya sanya al'amarin ya kasance dan kadan ko sabani ya kasance dan kadan yake amma idan ikhtalafat al-ara fa inna al-khalifa ya'khudhu bima yarahu sawab yanzu idan aka zo aka zanna ijma'i sai ra'ayi ya samu sabani wani ya ce kaza wani ya ce kaza kowa ya bi ra'ayin shi kuma kowanne yana da malika ijtihadiyya yana da cancanta yayi ijtihadi a lokacin nan Umar sai ya ce a ko Abubakar sai ya ce na dau ra'ayi na kaza ne abinda shi ba yake gani shine aswab وكما وقع الاجتهاد الجماعي على هذا النحو فقد وقع ايضا الاجتهاد الفردي من الخليفه نفسه كما يندى اذا سي ان هادو ذا اجماعي يتي هكا اكا سامو كما خليفه شي كدي يكي اجتهاد شي يكي تيوا كان هو الغالب في اصل الخليفه الاول والثاني يتي اما دي اجتهادي ودي يكي اجماعي وان ذا هادو كووا دا كووا شي يي يوا a lokacin khalifa na harko da na biyu fa garkana Abu Bakar ya shahidu bi ra'ayi wa yaqula yana ijtihadi da ra'ayi shi ka gani wai bi ci ba a'a ko baya nunawa ijtihadi kurum sai an hadu shi kadai yana iya yi saboda ya kai ya ijtihada Abu Bakar idan yayi ijtihadin shi kadai sai ya ce hada ra'ayi inna wannan wa ra'ayi dani fa in kana sa'aban fa min Allah idan ya kasance yayi daidai wannan abun ma daga gun Allah ne wa in kana khata'an fa minni wa astaghfirullah idan ya kasance kuskure ne to wannan ho kuskure da ma daga ni ne dan adam kuma ina neman ubangiji ya gafarta min hakan ka rawaito daga Umar ne rubutu yake cewa idan ya rubuta mas'ala wasika da za a tura ko hukunci da za a zartar sai ya ce hada ra'yullah wa ra'yu Umar yake cewa wannan shine ra'ayin Allah shine ra'ayin Umar wannan ba ba karakar ba bace ba sai dai ba abin zabe yake ba din haka ba Umar yake cewa wa faqtu rabbi fi sab'i ko yake cewa nayi dace game da abin da ubangiji yake numata ya zartar mana da hukunci a cikin alqur'ani nasu bakwai gani ai ba ba awai bane ba manzo Allah me yake cewa wa in kana min ummati mulhiman fa Umar minhu idan wanda za a samu a cikin al'umma manzo Allah wanda ake musu ilhama yace to ba Umar ba yana da kai daga cikin wanda ake musu ilhama kullum shi ne haka sai yace kaza kaza ne kuma abin nan haka ne fa shi ma ya bayyana ka koma kan wannan yaki da Umar ya tura yana matsayin khalifa yaki da rubawa yake cewa lokacin da abu ya tifiri Umar yana kan munbari yake cewa ya sariya aljabal aljabal yace ya kai sariya komandan yakin yake cewa aljabal ai dutse ai dutse aka sai suka tafi yace sariya yake cewa kai ka ce Umar ne a gaba da lokacin da yake wannan magana ina cin shi yace da naji wannan murya na tabbata murya Umar ce kurke muka yi dutse yace kuma Allah ba mu da sa sariya da ya dawo garin Madina yake cewa Umar wata rana mun ji kana ce mana mutahi mu yi wurin dutse mu yi wurin dutse yace kwarai kwa suka ce wallahi lokacin da yake wani musu
yana kan munbari yana khutba yace su kuma a wannan lokacin suka ji wannan magana ci kaga wannan yana ɗaya daga cikin shi ya san wane ne Umar in yabu wannan hanya sai dai shaytan ya buwata wata hanya yake cewa mai rubutu yake cewa wannan ayin Allah ne da ra'ayin Umar yake cewa to shi kuma kaga wannan sabani ne wannan kaga al-musharri' huwa Allah subhanahu wa ta'ala biwasitati al-mustanbi al-Qur'an aw as-sunnah wanda yake shar'antawa shine Allah tawasitan manzanshi al-Qur'anin da aka sabkar me ko kuma sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kalkalin haka muke samun shari'a abinda ya biyo baya wannan ijtihadi ne takan yi ya kasance daidai takan yi ya kasance kuskure sai Umar yake ce ni bit sama fita abinda ka fada qul hadha ma ra'a umar fa in yakun sa'aba sa'aban fa min allah wa in yakun khatan fa min umar yace kace wannan ra'ayin umar ba ra'ayin allah bane ba ra'ayin allah da shi da manzon shi suke dida da al'amarin su ce wannan ra'ayin umar ne din ya dace to wannan fa daga allah in ya dace to alhamdulillah daga allah ne in yi kuskure kuma wannan daga umar أما بعد أن فتح الله للمسلمين كثيرا من البلاد بايل الله ياما سحبوا شمودي غريبوا دبندبا وتفرق رؤوس الصحابة دهوا تكن من يمن ينسحبوا سكا وهزو تكن الأمصار في مختلف الأمصار غريبوا دبندبا وصار غير موسوم غير موسوم غير ميسور للخليفة بالمدينة أن يجمع هؤلاء الرؤوس من الكوفة والبصرة والشام ومصر وغيرها. يكسنتي أبن يقوم أبن مسلني أبن يوند لي ما يوا. يكسنتي إذا ما تمس على تا جبرتو في أنكر أن شام أن كوفة سنزو سنة إجماعي تهرسو. أنو كتلنا أبن جايز أن أنت يكتي وكلما عرضت واقعة ليس فيها نص في القرآن أو السنة للغة تندى وانا أبزي أبو بابكم تندى على القرآن بابكم تندى على السنة فقد أخذ رجال التشريع من السهابة يتولون سنتهم التشريعية انزو واني عمرو بن العاص ديكي تن عبد الله بن مسعود ديكي كوفة واني ديكي مصر عمرو بن العاص ديكي مصر واني ديكي قسطنطينية واني ديكي هشام واني ديكي قواسي اجتهادي sabi da suna da malika as-sahaba kulluhum udulun kowanne yana da malika ne ya ijtihadi shi kaga da a harkon al-abari asru abubakar da umar sai kasance duka wuri daya to lokacin umar da aka samu ittisa ar-ruqa a lokacin nan kuma ya kasance kowa an bashi jagoranci shi yake kokarin ya ijtihadi da kafin sunna da hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ma khallafahu hadha al-asr أو الأهد من الآثار التشريعية أبندا مكسام أبندا وأن زابنينا صحابا من زال الله صلى الله عليه وسلم يبرمنا شيني نهركو شرح قانون لنصوص الأحكام في القرآن والسنة هذا البركة وأن صحابا مكسام شرح وأن حكمتهكم تنا شريعة وأن أكسب كرمنا القشر القرآن والسنة تمن زال الله صلى الله عليه وسلم سبيدا وأن سكي اجتهاد صحابا من زال الله صلى الله عليه وسلم سني ما ستبت سي تطبيق وأن حكمتهكم تنا شريعة أبو نبي عدة فتاوى اجتهادية yawancin fatawoyi wanda ake ijtihadi a cikin su kaga ni inda ba a ba su damar su ijtihadi ba an jira a cikin duhu kaga ni da abun da aka ce mana alqur'ani salihun li kulli zamani wa makan da ba tabbata ba kaga ni shi ya sanya aka samu fatawoyi daban-daban kalkashin wanda suka dauko ilimin daga bakin mai ilimin shine sallallahu alaihi wasallam abu na uku inqisamu hizbi ibtada انقسام حزبي ابتدا سياسيا بشان الخلافه والخليفه شيني انسى مكان دبندبا شان دليل السياسه تشان خليفتي كما ده خليفه وانقلب دينيا wannan sabani da aka samu korar rabar-raban da aka samu sai ya koma rabar-raban ne na addini kuma wannan ya samu kai ne ba'da qatli Usman bin Affan bayan kisa da aka yi wa Usman bin Affan wa buyi bil khilafa
علي بن ابي طالب اكيو علي بن ابي طالب مبايعه ونازعه عليها معاويه بن ابي سفيان معاويه يي جاريه دشي اكن wannan khalifancin gashi aslan muawiya bai yi jariya ba akan khalifancin ali ibn abi talib ba amma dai abinda yawancin malaman tarihi suke rubutawa jariya yayi dashi akan khalifanci muawiya cewa ali yayi mufarala ali yayi mutuncinta wannan shine adalci amma dai muna bukatar abun ali ya yi hukunci ga wanda suka kashe Usman saboda Usman mun dan gidan mu ne dan uwan mu ne inda Usman zai yi kisa mu za mu ba da diyar shi kuma haka idan an kashe shi mu ne muka yi cancanta mu ne mu jinin shi abinda muke so abin mai sauki Ali ya kama wanda suka kashe Usman Khawarijawa da musu hukunci ba wani abu a cikin haka wannan mutumin za a ce bai adalci ba za a ce da kowa da san kan shi ji da Ali ka tuna lokacin da kisrani mulkin Faris wani ne aisar ko kisrani mukaukaso yawa yake cewa ya kai ya rubuta wa Muawiya yace Muawiya in kana so zan baka dinna daga nan har ko karshen hutsiyarta anan gari na Rome yace kuma kan rundunar a nan garin Sham yace wannan gudunmuwa ce zan baka yaki Ali haka ya aika wa Ali irin wannan risala zan baka gudunmuwa wanda ya san iya ba da amsa shi za a taimaka wa Muawiya yace shi ya mura takardar da ayyuka rubuta bi an baka yi hankali ba wallahi billahi zan mu aika maka rundina wanda horkunta a cikin garinka a bakin fadarka yace karshen ta hutsiyarta a nan mutuntuna ce kakkai tunanin wani abin da ya shiga zankaninmu da wannan bai wani abu wannan zankaninmu kuma dukkan mu ishtihadi muka yi wani mustahil musibo tunan siyasa abinda ya kai ya kawo abinda mafi yawa ake rubutawa yayi jariya da shi akan wannan amma dai ishtalat alharb bayna alfariqayn yaki sun yi wakana tsakanin bangare guda biyu aka yi ma'arakatu aljabal aka yi ma'arakatu siffin dukkan su intahat ila tahkim alhukmayn sai aka kai in za ka zamna aka yi mu'ahada khawarijawa suka ce inna alhukmu illa lillahi aiwa ku ku zo ku yi wannan daga lokacin nan suka ce da Usman dama su sun riga sun kafar Usman Ali suna tare da shi lokacin da aka yi muhakama yace to su shi ba alayhi ya kafarta wannan khawarijawa ke yace dalilin haka sai aka samu kilan guda uku a cikin tahiyyar musulmai aka samu al-khawarij aka samu ash-shi'a aka samu ahlus sunna wal jamaa wa huwa wa hum jumhurul umma sune mafi yawa na al-umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gurguje aksarus sahabati iftaa'at wanda suka fi kowa a cikin sahabbai yin fatawa ka gani idan ka dauka rubama yazidu adaduhum umuman sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke yin fatawa rubama yazidu adaduhum 130 ma baina rajul wa mar'a adadin su yana kaiwa 130 tsakanin mace da namiji kaga shi ne wanda yake nuna mana a cikin sahabbai ba mata ba su kasa aguwa ba su ma sun dauka sun kasance daga cikin su da kai masu fatawa kamar ummu salma kamar wadda ta hisu aisha yarda Allah shi tabbata a gare shi sauran matan kun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda suka yi tsawon rai sun kasance su ne malumai game da kananan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine nan cikin su da kai wanda suka yawaita yin fatawa fatawoyin su suna da yawa da kai wanda kuma fatawoyin su in kadan ne da kai wanda kuma in tsararru ne ma ba ma lissafin al-muftin wanda suka yawa su ne Umar Ali Abdullah bin Mas'ud Aisha ummul mu'minin yarda Allah shi tabbata a gare ta Zaid bin Thabit Abdullah bin Abbas Abdullah bin Umar wannan su ne wanda suka yi kowa yawaita yin fatawa wanda suke matsakaita a cikin masu yin fatawa Abubakar shi kuma bai jima ba khalifanci duka biyu da dan wani abu ne shi sanya Ummu Salma matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya aure ta bayan wata duka wata shida da yakin Badar mijinta ya mutu wata biyu bayan yakin Badar tai ta kaba tana kare ta kaba manzo Allah yace to mun shigo sai alhamdulillah ita ma ta sanna da manzo Allah ai kuma san ma tana da daga cikin farko harko wanda suke fusi tayi hijira guda biyu tayi habasha tayi garin Madina
aga sannan Usman bin Affan Abu Musa al-Ash'ari Sa'd bin Abi Waqqas Salman al-Farisi Anas bin Malik Abu Sa'id al-Khudri Abu Huraira Abdullah bin Amr bin al-As bin Zubair Jabir bin Abdullah Talha bin Ubaydillah Abdurrahman bin Auf da sauransu wanda suni wanda suke matsakaita a cikin wanda suke yin fatawa a gulguje asru shigaru as-sahaba wa kibaru at-tabi'in in za a cikin sahabban mun sani ai da kai manya da kai kanana akwai wanda suka zo an sai hima bayan fatahun makka suka zo bayan sa ana shirye-shiryen fatahun makka suka zo kai wannan dukan sigaru sahaba ne to su ma zamanin su da zamanin manyan tabi'ai shi ma abun mudawwana ne na daga tarihi tashri لقد كانت مصادر الشك في هذا العصر في نفس المصادر التي اعتمدت عليها عصر الخلفاء الراشدين
مصادر لا فقه irin dai nafsul masadir a lokacin manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine asrul khulafa'ur rashidin shekara 40 kenan da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ijma'in sahabban shi gaira an al-ijma' qad asbaha amran asiran ba'da tafarruqi al-fuqaha fi al-amsal kaga sai ya kasance yanzu ijma'in ya zamanto al'amari ne wanda yake da wahala dalilin wane ya rabu wane ya yi masara wane ya yi kufa wane ya yi sham wane ya yi dimashq wane ya yi misra wane ya yi turkiya an watsi wane ya yi makka wane yana madina dalilin haka yanzu bai yiwa a hada kuma kowanne daga cikin sahabba da kananan sahabba kowanne yana da malika ijtihadiyya faqihi ne yana iya istinbatin hukunce-hukunce na shari'a yanzu ana shiri yi wannan kuma duk inda suka zo suka zamana idan aka ce wannan sahabi ne ka sani darajar ka da shi da kai ba kai bane ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ya bayyana mana darajar sa yake cewa da wani wanda ba sahabi da ba zai ciye su da rabu muddu zai ciye su da daidai gwargwadon dutsen uhudu dukkan shi zinariya ne bai kai muddi ɗaya ba na shinkafa ko wake ko gero ko tsaba wanda sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bada ko kuma rabu muddu shi a ga duk lokacin da suka zo su ne malamai su suka zauna a makarantar manzo Allah su suka ji abin da aka saukar wa manzo Allah su suke da malika ijtihadiyya tilas al'amarin ku kuma to ga sunan sun wasu kenan kowa maimakon ya kasance yanda ake yi a zamana a yi shawara a zartar da hukunci sai kasance a yanzu kowa nashi yake yi daban-daban yake cewa wa raga mai itimadul fiqh ala nafsi masadir allati i'tamada alaiha fi asr al-khulafa' illa annahu qad ta'athara ba'da 'iddati awamin istajaddat ma'a hukm ad-dawlati al-umawiyya sai dai da kowa an sa awamin diyya ya kasance wannan masadir din nan ne guda uku kuma kowa yana kokarin yin isharin shi sai dai da kowa an sa al-awamin wa an sa abubuwa wanda suka wakanu lokacin da daular umawiyya take mulki da kuma daula umawiyya daga 41 abinda ya kai har 132 su suke mulki su ma sakacin su ya kawo mulkin ya kuce musu ni a kullum idan na karanta ina karanta tarihi ina cewa ni da ni ne halifa na karshe a daular umawiyya wallahi da Abdul Abbas da masu da mulki duk da abin da wanda in Allah ya kawo qul allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tansil mulka man tasha ba wa ru ba mubara kana kallon abin Allah zai kulkwace abin shi baka san ma mai akai kuma ko me ka ba yi gani kurma ce maka wai ba kai bane ba shi gaba ba kurma kai dai kana kallo ana sai he dai kuma kurma ka sa ido wai dan Allah bai daga sai ba ni bane ba sai wallahi ba kai bane ba wannan ita ce matsala ta mulki kana ji kana kallo kurma Allah Allah kenan tanzihul mulka min man tasha to wannan lokacin nan daga 41 zuwa 132 wannan afwan banu umayya su suke jagorancin su yake cewa to awamir din da suka wakana a lokacin daula umayya yace hadathat fil ummati al islamiyya furqatan siyasiyya yace ya sanya ko ya wakanar da samun rabuwa ta kan musulmai a wannan lokacin
bangaren siyasa Ubayla maktali Ali radiyallahu anhu kusan lokacin da za a kai kashe Ali da Allah shi tabbata a gare shi a lokacin nan bi aka samu aitan bayanai magani aka samu firqa guda uku khawarijawa aka samu ɗan shi'a kuma ga ahlus sunna wal jamaa yace wa shaghala khulafa bani umayya wa shughila khulafa bani umayya bi umuri siyasa wa tamkin li hukm al umam su kuma yanzu hannunsu ba ta fiqhu ba suke ba yanzu ai mulkin bai tabbatu in na kare in ba dala dana in ya kare ya ba ma shikana in ya kare ya ba ma danshi haka dan shi da shi mu zan mu ta da iya hadilla masha Allah wannan shine abin da ya dami banu umayya a wancan lokacin كما تأثر الفقه بتفرق الفقهاء الكبار من الصحابة والتابعين في الأمصار الإسلامية كذا قلت في عامل إيه؟ عامل سياسي كما ينزو عامل نا الافتراق الصحابة صحابة سنية أغيروا دبان دبا وشاءت الرواية الحديث كما رواية حديثي كما ينزتكي وانا يا كما متمن بنزا يا ما ونزا الله كريا هكا وظهر الوضع فيه على خلاف ما كان في عصر الصحابة الراشدين كما تورى حديثي كريا نهديثي سنية وكامل ألوكة صحابة ألوكة بني أمية ونقاغني ألوكة شغار الصحابة وكبار التابعين tun lokacin nan wani sani da ya gari ba dan komi ba khawarijawa sai su leka su ce a mu dora kurin mu daidaita saboda imamu mu ya samu tabbatuwa lalle manzon Allah shi ma ya magana akan shi ba dan komi ba suke wannan ƙaryar ba saboda su gyara siyasar su shi sai ya da su ne ɗan shi'a dukkan su khawarij duk da suna magana ai ɗan shi'a su masalan ma hadisi su bi jarabar shi ba saboda waye zai ba mu hadisin kai da kazo mana da hadisin mu miyar da kai ba to ka mana hira ka ce mana manzo Allah yace ku miyar da su ma khawarijawa ba kowa ba suke amsar hadisin su ba sai wanda suke yarda su ho in Abubakar ne Umar ne su sun yarda wannan mutanen kirki amma dai Usman ka guri ne Ali ka guri ne Muawiya ka guri Allah kiyaye abin da yawa kana yawa kana wanda ba hawarija ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka gaskata ahlus sunna wal jamaa wajibun mu'min siyar da ubangiji su kuma hawarija manzon Allah yayin mu yace in sun huto da Allah zai kaddara lokacin da nige raye suka huto yace wallahi da kisan adawa ga musulmi mutanen banza ne akan suna sallar ka tahi ta su karatu alqur'anin ka yahi nasu amma dai kuma dan su kawo tarka kai bai kai ya kawo ba duka abin a baki ne ba azuciya bane ba yace wa natijatu awamil ukhra zahara fil hayat al ilmiya al fiqhiya madrasatayn yace natija wannan abubuwan da al awamil innan da suka wakana ya sanya aka samu makarantu guda biyu shine madrasatul ra'y makaranta wanda suke istimalin ra'ayin su wurin tabbatar da hukunci ko istinbatin hukunci wa madrasatul hadith wanda kwa suke istimalin suke nemo hadisi su tabbatar da hukunci na shari'a kama zahara fi sama'il ilmi najmu al-kaseer min al-mawali kama yanda aka samu a cikin malamai aka samu wanda suke ba larabawa ba entertain bayu sun kasance su ne masu ilimi sun daukaka a bangare a mas'ala ta ilimi a cikin masu ilimi wa azuma qadarahum kuma qimar su da kadarar su ta girmama a wurin mutane la khasatan fi majali al-ilm al-shar'i ba ma kamar bangaren ilimi na shari'a wa kana dhalika al-awamil athara ala harakati fiqh al-islami wa zahari kuma wannan al-awamil wannan abubuwan da muka zana sun yi tasiri wurin haraka ta fiqh na musulunci kuma da yaduwar shi a wannan lokacin nan da na kawo al-hala siyasiya bi hada al-ahad bayani ne akan abin da yawa kana na bani umayya siyasa wadda ta kasance shine a gulguje shekara ta dukkan gariwa na musulmai sun yi wa muawiya mubaya'a bayan hasan dan aliyu bin abi talib ya zo ya sabka daga kan mulki an zo a yi yaki kamar yadda manzon Allah yace inna ibni hada yace wannan dan nawa da kuke gani me yace eh me yace inna ibni hada
lalarabcin ai hadisin da ana kawo
wannan kan hadisin tarfin hadisin to ala ai yake cewa kun ga wannan dan dawa yace dalilin shi zai hada kan al'umma zai hada kan jama'a guda biyu wanda za su wuto su yaki kai tsaye lokacin da aka wuto shi ma ya wuto da rundunar shi Muawiya ya wuto da rundunar shi a lokacin nan Hassan yace ba mas'alar khalifanci bane ba yace kwarai kuwa yace to na sabka na baka na yi maka mubaya kai ne khalifa na mu bane shikenan aka koma aka zama lafiya to bayan da yayi wannan mubaya dukkan sauran garuruwa suka yi wa Muawiya mubaya'a amma dai wannan ba shi yake nihi ba da lalle dukkan al'amurruka sun koma yanda suke kamar lokacin Abubakar da Umar yake cewa fa innal munawa'a li Muawiyati wal hukm al-umam kaga adawa da ake yi wa Muawiya da hukunci ko jagoranci da Banu Umayya da suke yi zalla ta qadima wannan adawa ba ta gushe ba tana nan min al-khawarij jaratan bangaren khawarijawa to wani lokaci wa hum alladhina yunqimuna ala Usman wa ala Muawiya wa Ali wa Muawiya jami'an nan Ali ne wa Ali ne yake cewa su ne wanda suke niqima akan Usman da Ali da Muawiya dukkan su gabaki daya wa yunkiruna siyasati siyasata al-malik ad-dunyawi kuma suna inkarin siyasar mulki na nan duniya wa min ash-shi'a ukhra wani bangaren kuma adawa tana zawa ne ta bangaren yan shi'a muhammul ladina yarawna al-khilafata haqqan li ali wa ahli baiti khassa su kuma suna ganin wanda ya cancanta a baiwa khalifanci shine ali da yan gidan shi hasan da husayn yace fa idza adafna ila hada anna siyasata hukm bani umayya wajat fi kathir min al-sukht al-mutazayida wa khurujan min sultati min sultaniha fi ba'd al-jihad adrakna al-aqabat allati i'taradat al-ulat fi hadha al-'ahd wa laqad kana muawiya sahibu hikmah hanikah siyasiyah khaffafat min hiddat al-khusuma baynahu wa bayna a'da'i muawiya yana da dubara na siyasa kullum kana ka koma akan siyasar shari'a da yawa ana istidlali akan Muawiya yarda Allah shi tabbata a gare shi yana da dubara yana da wayo ya iya siyasa sai ya kasance ya takaita akan adawar da take tsankanin shi da shi da wanda yake jagoranta yace illa anna bai'atahu li yazid asarat kaseeran min as-sukhut lada ahli al-warq wat-taqwa sai dai da yawa daga cikin mutane sun gani yaya za a yi bayan zakka sabka ko zakka mutu ka yi wa zakka baya hatta da masu jin tsoron Allah wani sun yi magana sun ce bai kamata ba wannan ba in abin yi ne dan ya sanya Abubakar bai ma Abdurrahman ba dan ya sanya Umar bai ma Abdullahi bin Umar ba ya sake ta a hannun wa'ansu sun yi magana akan haka abin ya bukanta musu rai kuma kama kana li waqi'ati Karbala wa maqtal Hussein radda fi'lin kadhalik haka abin da ya wakana lokacin da aka ba wa ɗan Yazid khalifanci wa'ansu daga yan Shi'a suka ziga Hussein suka ce mai a'a ai yanzu ai ba Muawiyan bane ba ai wancan wanka ya mai mubaya'a yanzu ya sabka duk me sun ya zai ba ɗan shi ka tayi ka amshiga ma abin da ku ne na babanka ne ba ma ɗan shi kuma kai ka yi cancanta da shi dalili hikima ta sanya wanka ya ba da to tunda Muawiya kai ka dai ka amshiga manyan sahabbai suka ce ni sai ni zaman wannan abu dama ba a yi shi da ku ba ku shawo ma son ku lafiya aka yi nasiha aka yi nasiha daga can aka ziga shi ya hutu nan Karbala waɗanda ya hutu da su ne su sun kashe shi shi sai ya la'natullahi ala shi'a wa rafida su suka kirkitsa kayan su kuma su suka kashe kayan su ba don kori ba su gogawa Yazid kashin kashi kaga wannan kisan da aka yi wa Hussein a Karbala shi ma ya sanya mutane sun sake zabura sun ƙara adawa da gidan Banu Umayya kuma wannan yayi tasiri sosai akan halifancin su waza da kullu balla istiqlalu Abdullah ibn Zubair kuma abin da ya ƙara takul al'amurkan Abdullah ibn Zubair da yace Makka da Madina ta wuce wanda dai amin ya koma abin da ya koma yace kuma shi ma khalifa واعتصامه بمكة مما جعل الأمر أشد تعظما وحرجا فلما جاء عبد الله بن عبد الملك بن مروان لقت أوجد نزو عبد الملك بن مروان يتي فنازعني في الخلافة
nanza'tuhu fi tam
yana karatu alqur'ani a masallaci aka ce halifa ya mutu kuma kai ya rubuta ka kasance kai ne khalifa bayan shi yace ni aka ce kwarai kwa alqur'ani shi yana karantawa ya liki yace hada firaqu bil mu'minaka yace daga yau babu lokacin da za a zo a zamna kuma a ce kuma a ringa tuta tilawa a ringa ta kara abinda aka yi da karba da lada daga yau bayan ni ba kai bi hana bai hukunci alqur'ani ba saboda kullun kokarin su ijtihadi ne suke yi a tabbatar kuma kaga shi ma yana cikin kibaru asfar kitab kibaru tabi'i kibaru at-tabi'i a lokacin nan yawa kana i'tamada fi jam'i kalmatin nasi alaihi ala yadi rajulin mustabit a lokacin nan yace to bai dacewa ya za yana matsayin khalifa a ce wani can ya rike makka madina tashi sai shi ma khalifa ne a bai dacewa ko me nashi ijtihadi ne yake ya za a hada mutane a gu daya a kalma guda daya ta addinin musulunci a lokacin nan Allah ya sanya Hajjaj akan hanyar shi Hajjaj ya zo ya nuna me da kwai ne ka fara yace to madalla zo yace ku bashi takobi yace zan rike zan halshi na zai kasance maka halshi hal takobinka dan takobi ta ta kasance takobinka ya kai Abu Malik bin Marwan yace na baka dama ka kai abin da kake so a lokacin nan Hajjaj ya kewaye garin Makka bayan abin da yace ya aiwatar ga fasara ga Kufa yace ya daidaita min sahu ya dawo aka ce to wancan ba Allah Abdullah ibn Zubaira dan daidaita min sahu a ai tauhidin kalma ko ya bada kai ya mana mubaya'a ko kuma a sa abin da aka ba shawara da ya tafi ya rusa Ka'aba ya kashe Abdullahi Abdul Malik ibn Marwan shi karan kai shi abin da kirmame shi ya san yake mai dadi sahabin manzo Allah za ka zo ka kashe ka rusa Ka'aba yace la haula wala quwwata illa billah tajjiyan ya samu abin da ba ma iya Allahu akbar an yi abin da aka to kaga wannan duka awamin ne wanda suka kawo gudunmuwa duk da muna magana ne akan alhalin siyasiya mu huce wannan duka ba shi bane muke so muna magana ne kan fiqo wa min ahammi al-firq fi hadha al-asr daga cikin mafi muhimmancin firqoki wanda aka samu a cikin wannan lokacin al-khawarij su ne khawarijawa su kuma tatarrafu bi ara'ihim al-munharifa وجادلوا خصومهم بفصاحة بيان وطلاقة لسان وأخذوهم بعنف وقسوة وأن سوني شيني حال الخوارج سنن وأن عندك أبني واندا سو كوكاران تا كينو واندا بفهم تا برد يسا مدى ما هيزو مكتبا سيف بيان موجي الشيعة sannan daga cikin firqokin da aka samu da kai Shi'a su kuma su ne wanda iftaraku ba da maktali al-Husayn ila firqatin mutaaddida su ma lokacin da aka kashe Husayn sai suka rarrabu suka yi kilan-kilan daban-daban da kai Imamiyya da kai Az-Zaidiyya da sauran su mafiya wannan su ne manyan kuma suna ganin al-ihtijaj bil Qur'an was Sunnah illa annahum kanat lahum mawaqif min al-Qur'an was Sunnah wal ijma' wal qiyas sai dai su sun yarda da alqur'ani sai dai a kowanne suna da matsaya a kan shi yufassiruna alqur'an tafsiran yattafiqu ma'a mabadi'ihim in shi'a suna fassara alqur'ani ta hanyar da yake dacewa da mabda'in su abinda dama ma suka tsara a rayuwar su tawili kenan suke yi sannan kuma la yahtajuna bisunna illa bima ruwiya an a'immati ba sa hujja da sunna sai abinda aka samu daga manya-manyan su limamman su bal az-zaidiyya la yaqbaluna min sunna illa ma ruwiya an imamihim wa abaihi su az-zaidiyya ba sa ma rawaito sunna sai abinda aka samu daga zaid jagoran nasu ko kuma diyan shi aw ma ruwiya an ghairi fala amma ma ruwiya an ghairi fala yahtajuna bihi walau kana min ash-shi'a duk abin da wani dan shi'a zai rawaito su zaidiyya ba sa ma rawaito shi ba sa aiki da shi wa kanu la ya'khuduna bil ijma' ba sa daukan ijma'i lima fi al-akhd minhum min al-i'tirab bi fiqh ghairihi sabida idan suka ce sun dauki ijma'i kenan sun yarda da fiqhin wani su ba su yarda da abinda Imam Malik ya kawo kowa ne ya kawo kowa ne ya kawo sabida in muka yarda shi ba namu bane ba dan me yasa zan yarda shi ki sanya kan mas'alar shi'a kan bangaren fiqh nake da shadduki duk abin da za a ce kai ko dalibi na gani ya kawo yana wai a mazhabin zaidiyya ko a mazhabin shi'a sun ce kaza wallahi tallahi ina hada da dalibi ina wannan saboda abin ne wanda bai dace ba shi ya za a yi bai yarda da naka ba kai ka yarda kai da nashi kuma khasatan kai a mazhabinka na ahlus sunna wal jamaa ka tabbatar da lalle kan sharri yake haka bai dace wa kurum ka tsaya akan mazhab na ahlus sunna wal jamaa duk abin da kake nema aka ce maka wannan fiqh ne na shi'a ka kawar da kanka akan shi kan ma ka karanta saboda shirmi kaga abin da suka ce maka alqur'ani a mazhabin su suna awwala shi gulgudan abin da suka tsara na mabda'in su haka sunna in ba malaman su ba suka kawo ba ba su bayar da ita ba in ka dauki mazhabin zaidiyya in ba shi ba zaidin ba da diyan shi ba ba su ma yarda da sunna to ina za ka kai ka dauki nasu kuma bayan ka san nasu shirme ne hayaniya ne shashanci ne Allah ya kiyaye wannan kenan abinda ɗan shi'a suka ammal qiyas fala hujjata lahu indahum kaga akwai wannan mas'ala annazami na shi'a su asalin ba su yarda da qiyasi ba ɗan shi'a sai abinda muka huce su ma da kai wannan ɗan khawarij kuma mas'ala ce la hukuma illa iktasara kudawunan inda nayi tuwa ko da suspension sama wa qad iktasara gullatu al-khawarij ala al-ihtijaj bil qur'an wa ankaru al-ihtijaj bi as-sunnah al-gullat ma hisa tsaura da ayi a cikin khawarijawa suna hujja suna kan hujja da al-qur'an amma dai suna inkarin hujjiyyar sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama haka suka yi rafdi ihtijaj bil ijma'i wal qiyas kaga su wannan sun yi ma tsaurarawa akan in shi'a wa zalika anna ihtijajuhum bil ijma'i ya'ni iqraruhum bi ghayrihim min al fuqaha wal ulama in suka ce sun yarda ijma'i kenan sun yarda da wani wanda ba khawarij bane ba bangaren ba wani wanda ba khawarij ba idan suka yi i'tirafi da ijma'i yace wa hum la yarawna li ghayrihim al haqq fi al intisab ila sharh al ilm khawarijawa suna ganin ba wani wanda ya cancanta a ce ilimi ne in ba dan cikin su ba ma haka manzo Allah ya wasafa mana su ibadar su karanta alqur'anin su ba ka ma ka manta shi da yanda su suke karantawa eh nukta ta gaba tafarruqus sahaba wat tabi'in fil amsar yanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yadu a gari ruwa daban-daban ai can bayan mun yi tsokaci akan lalle sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sun yi yadu dalilin futuhat dalilin abinda yawa kana wajibi ne kuma su yadu wannan nuktar musallake ta saboda na ga lokacin ya kawo kai mu gama wannan garin kenan asarin sai mu bar shi daga baya fuqahaa ba'dul amsa kaga malamai na fiqhu wanda lokacin da suka yi yadu suka tayi suka kawo makarantun su sai karantar da mutane fiqhu alqur'ani da sunna suka yi istinbadi nusus na shari'a kaga makka idan muka dauka zan mu gani bayan an bude ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar musu mu'az dan ya zamna ya karantar da su addini ya karantar da su alhalal wal haram ya karantar da su alqur'ani kuma wa huwa min afdal fuqaha al ansar mu'az bin jabal a cikin mutanen garin madina yayi kowa ilim ko sanin ilimin fiqh wa ataba wa utubira muallim makkah fi ahdihi kuma ya kasance shine malamin garin makkah a lokacin shi lokacin da sabani ya kasance tsankanin abdul malik bin marwan da abdullah bin zubair lokacin nan zahaba ibn abbas ila makkah wa allama biha abdullah ibn abbas sai tayi garin makkah ya karantar da ilimin fiqh a wannan gari haka da fassara alqur'ani fa kana yajlisu fi baitil haram yana zama a cikin masallacin dakin allah wa yuallima at-tafsir ya karantar da tafsiri da hadisi da fiqh da adab wa ashharu man takharraja ala yadayhi min at-tabi'in mujahid bin jabr wanda suka huta daga hannun shi daga cikin tabi'ai da kai mujahid da kai ada bin abi rabah da kai tawus bin kaysan wa salasatuhum min almawali dukkan su wa'annan suna daga cikin antattun bayu wa qadada az-zahabi wa ibn sa'd tawusan min ulama'i al-yaman wa addahu ibn al-qayyim min fuqaha makkah wa muftiha li anna hadha kana akhiru amrihi duka wannan bayani ne sai garin makkah darul hijra wa markazul khilafa wa maqarru kibaru sahaba fa kanat aktharu ilman wa awfaru shuhratan
in kana neman ilimi yana garin makka in kana neman wanda suka shahara bangaren ilimi suna afwan garin madina suna garin madina
wa asharu man tafarraga fiha lil hayat al ilmiya wa ashabu wa kasara ashabuhu wa talamizahu kuma mafi shahara wanda suka fi tafarrugi suka kebantu kurum ilimi suke yi rayuwarsu shine ilimi kuma daliban shi suka yi yawa shine Zaid bin Thabit da Abdullah bin Umar bin Al-Khattab kun ga muna bayani ne akan sigarun sahaba ko kada amanta su kuma a hannayen su manya-manyan kibaru tabi'in masu ilimi suka fito shine Sa'id bin Musayyib Urwa bin Zubair bin Al-Awwam thumma kana Ibn Shihab Az-Zuhri Al-Qurashi kaga shi ba ya dauka a karkashin wa'annan Abdullah bin Umar da Zaid bin Thabit alladhi akhadha min kibari at-tabi'in jidda shi ba direct ba ya dauka ba amma dai ya dauka wurin manya-manyan tabi'ai fa hafiza fiqhu ulama'i al-madina wa hadithuhum wa yabdu anna sahaba fi al-madina qad takhassasu fi ba'di furu'i al-fiqh wa tashri' al-islam fa kana umar yaqulu man arada an yas'al al-qur'an falyati ubay bin ka'b duwanda yake so ya dau al-qur'ani ya zo gun ubay bin ka'b wa man arada an yas'al an al-fara'id falyati zaid bin thabit wanda yake so ya dauki ilimin raban gado ya zo gun zaid bin thabit wa man arada an yas'al an al-fiqh falyati mu'az bin jabal wanda yake so ya dau fiqhu ya zo wurin mu'az bin jabal shi yasa dazu muka ce mafi shahara mafi wanda yake kowa ilimin fiqhu a cikin mutanen garin Madina wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya barshi a garin Makka ya karantar da su ilimin fiqhu wa man arada al-mal falyati min yati wanda yake san dukiya ya zo guna nan abin da ya shafi bangaren al-mu'amalatul maliyya Umar Ogani shi sanya mazhabin mu na malikiyya ake sallama mana duk abin da ya shafi bangaren abin da ya shafi mu'amalatul maliyya hukuncin shi yana kuma bangaren malikiyya saboda tasirin tuwa da Imam Malik da Abdullah bin Umar da Umar bin Al-Khattab haka da dan shi Abdullah bin Umar saboda shi almajirin Nafi kuma dalibi ne almajirin Abdullah bin Umar shi kuma Abdullah bin Umar almajirin manzo Allah ne almajirin baban shi sai mu koma garin Kufa yake cewa Kufa da yawa daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun sauka garin Kufa wanda suka yi shahara shine Ali ibn Abi Talib lokacin da ya intikalin garin Madina kafitar ta musulunci ya dauke ta daga garin Madina ya maida ta garin Kufa kasan cewa lokacin da zai huta manya-manyan sahabbai suka ce mai Ali kada kai haka in ka hudda ta daga garin Kufa wallahi ba za ta taba dawowa ba har ƙarshen tashin kiyama su dalha sun fadi ne Allah ya ce musu wallahi dai ku yi hakuri ba makawa sai an huta garin Kufa saboda daidaita sahun al'amarin musulmai shi ma ijtihadin shi ne yayi kuma yana da lada akan ijtihadin shi kaga bayan Ali ibn Abi Talib Abdullah ibn Mas'ud sai dai garin Kufa wanda suka hita sirantuwa da shi bangaren fiqh shine Abdullah ibn Mas'ud lokacin da aka bude garin Kufa Abdullah da Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi aika shi garin Kufa ya karantar da su ilimin fiqh shi kuma Abdullah ibn Mas'ud ya tasirantu 100% akan Umar take mu da mu matsala mu yanda Umar yake tahiyya haka muke tahiyya kuma Umar ma ya yabe shi na san da kai abinda wani Allah zai hada jininku ya kasance tsarin karatun shi ne tsarin ka ne ba wani abu bambanci to shi kuma ya kenkeshe dalibai wanda suka dauki ilimi a wurin shi da kai su Alqama Aswad Masruq malaman Abu Hanifa Shuraih Imam Shu'abi An-Nakhai wa Sa'id bin Jubair idan muka koma garin Basra su ma manya-manyan sahabbai sun sabka mafi shahara a cikin su Abu Musa Al-Ashari Anas bin Malik kuma sun kenkeshi wasu yara daga cikin almajiransu Abu Hasan al-Basri Muhammad bin Sirin wa kilahuma min abna'i al-mawali dukkansu guda biyun dukkansu al-mawali intattun bayu ne idan muka koma Sham za mu ga ai hakuri mu huce mu zo shuyu'i riwayat al-hadith din da ƙarshe shiganta yi kuma bayan tsar magarba ta kawo kai shine yaduwar riwaya ta hadisi da sanya hadisai na ƙarya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu Qur'ani an riga an kiyaye shi mutane sun hardace shi a cikin zukatansu kuma an riga an rubuta shi a inda ya kamata a rubuta shi amma dai sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a rubuta ta ba la'anna lam tudawwan kama duwina alquran li asbabin ahammuha saboda wa an sabubba mafi muhimmancin wannan sabubban shine tsoro na takulewa sunna da alqur'ani kamar yadda muke bayani lokacin Umar kuma lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda wa man kataba anni ghayra alqur'ani falyamhu duk wanda ya rubuta wani abu kuma bayan alqur'ani da guna yace ya goge shi saboda kadda a cudanya su alqur'ani da sunna su samu cudanyuwa a manta alqur'ani ai amfani da sunna duk da ubangiji ya dauye wani zai kiyaye kayan shi aka dalilin haka kuma wa ma warada min an-nahy an kitabati shay'in ghayrahu aka hani da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi amma dai wannan la yunafi da a rubuta ta dalilin ijtihadi na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama didda da kai wa'ansu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda suka rubuta ta kama amrubin al-as yake cewa ina da wani littafi na wanda nake rubuta sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma waqadim tathala sahaba hada wa ballagu amanatahu ila khususan wa tafarraqu fil amsa wa asbahu fiha muallim wa tathamada ala alayhi muttabi'in wa rahila ilayhim man rahila ala bu'di ash-shaqqa wa ana'i safar li akhdhi anhum sun yadu wa sun kasance sune malumai suna isar da sunna ta manzo Allah suna karantar da ita amma dai duka babu wani wanda yake rubuta ta baida duka kasancewar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi 100 gare shi wani hadisi 10 gare shi wani hadisi 30 gare shi wani hadisi 1000 gare shi a gani suna da akwai tafawut bangaren har da hadisi wani yana da yawa wani yana da kadan fa min al muqallin wanda suke da dan kadan daga cikin hadisi Zubair ibn al Awwam Zaid ibn al Arqam wa Imran ibn Husayn la alla dhalika kana li hadrihim min al wuquf fi al kadhib min ghayr qasd takallum dalilin da yasa aka samu hadisi dan kadan a wurin su saboda suna tsoron kasa risku a wurin ƙarya wanda za su yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa Anas bin Malik duk lokacin da ya kawo hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce au kama qala ko kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa daga cikin wanda suke yawaita riwaya hadisi suka rawaito mana hadisai masu yawa shine da kai Abu Huraira Aisha Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Abbas Jabir ibn Abdullah Anas bin Malik akwai Imam Suyuti ya kawo su ya kawo jerin su ka gani Abu Huraira ana ambatawa da kai hadisi wurin 2534 wanda ya kawo wanda ya wannan din shi ya rawaito daga bakin manzo Allah Aisha an samu 2210 wanda asar ta rawaito aka Abdullah ibn Umar aka Anas bin Malik su ma abinda yake kamantacceniya da abinda Aisha ta zo da shi Jabir bin Abdullah Abdullah bin Abbas Abdullah ibn Abbas su kuma hadisan da suka rawaito daga bakin manzo Allah yayi doriya akan 2500 sai san ya muka gani da kai wanda suke da yawa da kai wanda ba su da yawa shi sanya da kai hadisi riwaya ta Jabir bin Abdullah wanda Imam Bukhari ya kawo a cikin Adabul Ghifar yake cewa ya cin mana hadisi an ce mun wani mutum yana da hadisi daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin sahabi ne na manzo Allah amma dai ni bin taba jin hadisin haya ba hadisi ne na raddul mazalim za a mairo kowa abinda aka zalunce shi yace sai na dauki dabba ta tsawon wata guda na tahi garin sha diddan in saurari hadisin yace kuma wata guda na dawo yace ina zawwa sai na ga ina shigowa garin sham na tambaya sai aka ce mun ai Abdullah ibn Unais al-Ansari ne yake da wannan hadisin yace da nazo sai na ce me an bani labari lalle kana da wani hadisi wanda kake daga cikin manzo Allah akan mazalim wanda ni mun ji shi ba sai na ji tsoron in mutu mun ji wannan hadisin ba yace sai sai nazo maka ya karanta min hadisin a wannan lokacin ne aka fara dora hadisi na ƙarya bad'u wada'i al-hadis الوضع في الحديث اقهار اور حديثي نقريا اوان لوكاتين لا منزا لا 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 اسرو سيجار الصحابه وكبار التابعين ضد ابي هدي غنغرو زوا غا هو يويكش لوكاتين كبار التابعين كما اوان لوكاتين ني اوان عصرين ني اقهار ربوتا سنه كما عند مكا كاو بياني اكن بياني تككي للي ان قهار ربوتا سنه mun tsallake ta da wurin sunna ina tunanin a gulguje dai bayan an dawwana sunna an samu kirkirar wa'ansu makarantu guda biyu shine madrasatul hadis da madrasatul ar-ra'i madrasatul hadis ita ce makarantar da aka yi ta a garin al-hijaz makka da madina wanda su suka hibada himma akan ilimin hadisi wanda suka kafa makarantar daga gaba ɗan gaban goshi sune Sayyid ibn Musayyib da wanda suka biyo su. Sai madrasatu ahlur ra'ay ita kuma wanda aka yi ta a garin Kufa wanda su ma suka shahara da rawaito hadisan su kaɗan ne, amma dai suna ƙoƙarin su istimalin ra'ayi ta sanya aka sanya musu ahlur ra'ayi, a wani lokaci ake ce musu ar-ra'ayyin. Sai waɗanda suka ɗauki ragamar ilimin fiqh a wannan lokacin su ne mutane guda bakwai wanda ake ce musu al-fuqaha'u saba. Za ka ga ruwadu hadhihi al-madrasa shi ne da kwai al-musayyib Sayyid ibn al-musayyib, Urwa ibn al-Zubayr, Qasim ibn Muhammad, Kharija ibn Zaid, Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham, Sulaiman ibn Yasar, Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud. Kasan ya ne wannan ya kawo yake cewa idza qila fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat 'an al-ilmi kharija faqulhum Ubaydullah, Urwa, Qasim, Sa'ir, Abu Bakr, Sulaiman, Kharija. Wannan sune ake kiransu da al-fuqaha'u as-saba, sune wanda suka shahara a makaranta wadda take madrasatu ahlul hadith ko madrasatu al-hijaz. Sai su kuma wanda suke ruwad na makarantar madrasatu ahlul ra'ay su ne kalkashin jagorancin Abdullahi bin Mas'ud. Nan a gulgushe wata mas'ala wadda za mu fahimta, wai kada mu yi tunanin dan an ce musu makaranta ce wadda suke istimalin ra'ayi a ce kurum su bar ruwansu da alqur'ani bar ruwansu da sunna, takan yi ya kasance tasirantuwar da suke da Abdullahi bin Mas'ud. Shi kuma Abdullahi bin Mas'ud da waye tasirantu? Da Umar bin Khattab ya tasirantu. Umar yana istimalin ra'ayi inda babu wani nassi na shari'a, haka abin ne ya tutare sai wanda su kuma da suka tasirantu da malaminsu. Sai ya kasance hadisan da mutanen da suke i'rab sahabban manzon Allah da manyan tabi'ai ya kasance hadisan su ɗan kaɗan ne. To hadisai na ɗan kaɗan ne, wani irin sahabi, wani irin wannan zan yi in ce kullihi na tura garin Makka ko Madina an samu mana hadisi sannan in zartar da hukunci? A'a, abin da suka same su, abin da suka samu ɗan kaɗan inda suka samu na daga hadisi shi ne suke amfanuwa da shi sai su yi istinbadi. Shi sanya ka gani suna yawan aiki da ra'ayi. Haka kuma wayewar su ba ɗi ba ce ba da wayewar mutanen garin Makka da Madina, saboda hadarar su ta haɗu da mutanen Farisa da sauran mutane wanda suke gehehi kansu. Haka kuma idan ka leƙa zaka gani wuri ne wanda ƴan Shi'a suka yi kakagida da mutanen da Khawarijawa. Idan me yake kamata shi ne tilas sai an yi istimalin hankali ra'ayi a wurin istinbadin nassuka na shari'a. Ina tunanin wannan shi ne ƙarshen asar na biyu ko na uku. Insha Allah za mu shiga asar na ƙarshe, shi ne takarda biyu ce ma tai saura, asarul ijtihad al-mutlaq wa nushu'i al-mazahib al-fiqhiyya. Kasancewar magariba idan ta shiga muna tare da mata yana da kyau mu haƙura
salatul maghrib
da haka. In ba da haka ba, inda mu kaɗai ne da sai mu ce a bari bayan magariba sai mu yi da sa, tunda akwai uzuri kenan kowa ga muzakira kana tare da ita sai ka yi kokari ka bibiye ta. Shi kuma asrul ijtihad al-mutlaq shi ne lokacin da aka samu malamai zarata wanda sun sha hadisi, sun sha alqur'ani, sun sha hadisi, sun sha dukkan wata ahaliya wanda zai iya tattaki ya ba su damar su yi istinbadi, sai suka koma gehe suka istinbadin su har ya kai aka samu a'immatul mazahib al-arba'a, duka labarin su da nubza ta tarihin su za ta zo maka anan ciki. Wallahu ta'ala a'lam. Abinda muka karanta ne dai Allah ya ba mu daren shi, kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana, Allah ya sanya wannan aikin da muka yi aiki ne wanda Ubangiji za ya sakanta mana, ya ƙara mana ikhlasi a kan shi, ya sanya kuma mu ribanci mu girbi abinda muka yi a gobe kiyama. Wannan ilimi da muka karanta Allah ya sanya ya mana amfani duniyarmu da gobe kiyamarmu, ya sanya kuma mu fa'idantar da waninmu ƙarƙashin shi. Bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana, abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana, dukkan wa'ansu hanyoyi na alkhairi Ubangiji muna tawassali da wannan zama da muka yi, Ubangiji ka ƙara buɗe mana su, ka ƙara datar da mu da su, kuma ka mana albarka a cikinsu kama abinda ka arzuta mu da shi na daga ilimi na ga zuri'a albarka. Haka
abinda karanta mu da shi ka kara mai albarka sauran kwanukan mu yi musu albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka.